بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da yammacin juma'a 3 ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 11 ko 12 ga watan 7 shekara ta 2013 miladiya darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta 56 cikin 55 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa. Yau zamu tashi farkon aya ta 56. Badin Allah madaukakin sarki, innal ladina kafaru wa qaddu an sabilillah, innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara.
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما.
إن الذين كفروا بآياتنا للي وأن تسك كافر كوا آيو يمو سوف نصليه النارا دس النظام شكد بسوتا دكا واند أكي مسوى أذيب إجبا وما يرى إجسك كافر كيتو يسني مكو مسا إذا كيوتا بنجي ميجر ما دبوا آيكي للي وأن تسك كافر كوا آيو يمو da sannu za mu shigar da su wuta kullama nadijat juluduhum duk lokacin da fatun jikinsu suka rididdige suka kone suka sabule suka bar gangar jikin nasu saboda kunar wuta baddalnahum juludan ghayraha sai mu sake musanya musu da waɗansu fatun banda wa'ancan na farkon da suka kone abinda wannan yake nunawa azabar dan wuta ba a yanke ta la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun ba za a yanke musu azabar ba wa hum fiha mublisun kuma suna masu dawwama a cikin ta ko da yaushe ana musu azaba ko da yaushe ana kona jikinsu dan haka fatar jikinsu za ta rinka konewa tana sabulewa kuma sai a sake halitta musu waɗansu fatun dan su dada shan azaba sosai malamai suka ce wannan ke nuna wannan fatar da take jikin dan adam ta sama inda ita a jikinsa ya fi shan azaba musamman idan wuta za ta kone shi to inda wannan fatar a jikinsa fatar ta fi karɓar wutar ya fi jin ƙunar wutar a tare da shi wannan hikimar ta sanya a wutar lahira duk lokacin da fatar jikin mutum ta sabule ba a barin sai ci gaba da zama a haka babu fata sai an sake yi masa wata fatar ubangiji ya ce liya ruqul azab dan su fi ɗanɗanar azaba dan wutar ta fi ƙona su da haka suka ce ko yanzu da a ce za ka ji rauni a ɓare wannan fatar ta saman jikinka ka ɗauko wuta ka ɗora a kan jikinka zafin da za ka ji bai kai ba na inda da akwai fata domin idan akwai fata to jiki ya fi karɓar wuta jiki ya fi jin zafi don haka za ka ga cewa in an cire ta to ko da mutum zai ji zafi zafin ba kamar ya kasance akwai fata ɗin ba da haka ubangiji madaukakin sarki ce baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab za mu musanya musu waɗansu fatun don su ci gaba da ɗanɗanar azaba إن الله كان عزيزا حكيما لله الله يكفن شيء مبوايين حكيما كلمة عزيز تنا نولا حكم بذي قاقرين شبا ومن كلمة عزيز شيني وانا بابا أبن لكي قاقر رضا دانا تألا ما يئيكوني أكن حكا إلا وان يتيا حكا ذات فارو أوجن ألا وانا يابكو ميتوكي وما ذلك على الله بعزيز تصدن ميسا ألا مدعو كتن سلكي حكا شنها كوان دليلي شنها كوان حكيما إيه hakiman Allah mai hikima ne duk wani abu da kaga yayi duk wani abu da kaga ya tsara to akwai wani dalili akwai wani sababi ko dai hankalin dan adam zai iya ganowa ko ba zai iya ganowa ba amma shi Allah hakimu ne baya yin abu babu dalili baya yin abu babu hikima cikin ayyukan sa subhanahu wataala na'am
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا
الإمام ابن أبي هاشم يا ورويت وجهك للتاف سنة تفسيري دقى حسن البصري الله يكارى مسجدا حسن البصري يكي شوى تنزيجهم في اليوم 70 مرة هو 70,000 مرة أوني لا تنوتا sai fatarsa ta zagwanye ta kone ta sabule sau 70,000 kuma duk lokacin da ta sabule ta zagwanye sai Allah ya ce da ita koma, sai ta koma, sai a sake kera masa wata fatar, kuma haka za a sake kona shi ya sake sabulewa. Kullun haka za a rinka yi, babu dare babu rana babu kuma yankewa. Dan haka a wata ruwayar dai har ila yau daga Hisham daga Hasan al-Basri yake cewa kullama an bajathum fa akalat luhumhum qila lahum udu fa adu, duk lokacin da wuta ta kone ɗan wuta ta sabule fatar jikinsu sai a ce da ita koma, ko a ce da su ɗin ku dawo da fatu a jikinku, sai kuma su sake dawowa. Domin me umarnin Allah madaukakin sarki yakan kasance ne da kun faye kunu, karka ɗauka wani lokaci za a ɗauka a zo a sa fatar a lulluba a yi ɗinki a yi kaza a yi sajari kamar yadda likitoci suke, shi Allah umarninsa da al'amarinsa ba haka bane ba. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun, idan yana son abu ya faru kawai sai yake da abin kasance, ko mun girmansa ko mun wahalarsa a idan bil adama, shi a wajen Allah madaukakin sarki ya fi komai sauki, take sai abin ya kasance. To da haka wacce makomar kafirai kenan, sakamakon waɗanda suka rayu bisa ga kafirci suka mutu akan kafirci kenan, amma waɗanda suka yi imani al'amarinsu ba haka bane ba. Innallazina amanu wa amilus salihat, lallai su ka waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari, sanudkhiluhum jannat, da sannu za mu shigar da su aljannatai, tajri min tahtiha al-anhar, wanda korafi suke gudana ta ƙarƙashin ƙasarsu. Abin nufi ɗan wuta yana cikin azaba, amma shi ko ɗan aljanna yana cikin ni'ima. Ɗan wuta ana ƙone fatar jikinsa ana sabule ta, sannan ana sake halitta masa wata ɗan a cigaba da yi masa azaba, shi ko ɗan aljanna yana cikin gidan ni'ima. Gida wanda Allah madaukakin sarki ya yi dan dawwama, gida wanda Allah madaukakin sarki ya yi dan ni'imtarwa, wanda ta ƙarƙashin gine-ginen gidan akwai ƙorami suna kai kawo. Mafalul jannati allati wu'ida al-muttaqun tajri min tahtiha al-anhar أكلها دائم وبلها تلك أقوى الذين اتقوا وأقوى الكافرين النار. مثال الجنة وأن سكي إيماني سكبه أبنجن صعد دولية أبنجن يمنه من سرقيتي تجري من تهت الأنهار جداني وأن قورني سكي كيكا وتكر كشن جنبا أنجنا شأكا روا دنهم سروا دنجير دماء بوتن سداني روا النبا إلي بيبا أكي روا الزمى أكي روا النونو أكي روا نجيا فنقم أكي روا مجري. Ubangiji madaukakin sarki ya ce fiha anharu mimma in lam yataghayyar ta'amuhu ghayri athirin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin lazzatin lisharibin wa anharu min asalin musabba. Gida ne wanda a ƙarƙashin ginin sa akwai kogi na ruwa, ruwan garai, ruwan da za a sha daga kawai da kishirwa, sannan akwai kogi na zuma, zuma wacce take tatacciya ba wai wacce take da totuwa a cikinta ba, sannan akwai ruwa na nono wanda yake tatacce garai mai kai kawo, wanda baya barci, wanda baya tsami, baya hamami, sannan kuma ga tatacce zuma, zuma irin ta lahira wacce ba ta sanya ciwon kai, ba ta sa tumbere, ba ta sanya fitsari. La yusaddauna anha wa la yunzafun bayda'a lazzatan lisharibin la ghaulun fiha, da aka giya Allah madaukakin sarki ya yi ta teku guda, ruwa teku guda, sannan nono teku guda, sannan kuma zuma teku guda, duk a gidan aljanna. To kaga wannan ya sha bamban da wancan, domin aikin ma ya sha bamban. Wancan ya yi imani, a wannan ya yi imani, wancan kuma ya kafirce. Wancan ya yi da'a, wancan kuma ya batulce. Wallazina amanu, lallai waɗanda suka yi imani, wa amilus salihati, suka yi aiki nagari, sanudkhiluhum jannat, da sannu za mu shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anhar, wanda gurami suke gudana ta ƙarƙashin su, khalidina fiha, suna masu dawwama a cikin aljannar. Lahum fiha azwajun mutahhara, sannan kuma ga su da waɗansu mataye a cikin gidan, mutahharatun, tsarkaka, waɗanda babu dauda a tare da su, babu dauda irin na matan duniya, dauda ko dai ta rashin tsafta, ko dauda ta fuskar zubar da yawu idan mace ta yi ciki tana laulayin ciki, ko dauda irin ta ba haya ko ta fitsari, duk matan aljanna ba sa wannan, ko kuma dauda ta jinin biki ko jinin al'ada. Abdullahi dan Abbas yake mutahharatun min al-haidi wal nifas, ababan tsarkakewa daga haila, ababan tsarkakewa daga jinin biki, daga dukkan wata dauda ta bil adama matan aljanna ba su da ita. Wannan yana daga cikin ni'ima da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa 'yan aljanna, wanda yake musu tsokaci tun daga nan duniya, dan su daɗa zabura su imani su aiki nagari dan su je su tara. Azwajul mutahhara yana daga cikin nemomin aljanna, anan an faɗa a wasu ayoyin ma cikin alqur'ani an fada kamar cikin suratul baqara kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun haka cikin ayat suratul ali imran قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد داك أكوي ما تتركك ودينا لك الشنتار النعمة الله ما لو كنت تركي تردر أجسين الجنة ما لم يتكتي نعمر الجنة في دي أي شكو تنكي دا من نزاع قيامك نجن دائنا الجنة في دي وتنكي dan dan adan ya iya hararo wani abu na jin dadi ana kwatanta masa da abin da ya iya sani ko ya sani a nan rayuwar duniya amma hakikanin duk abin da za a gaya maka na aljanna yafi karfin tunani yafi karfin hararowar dan adan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake biha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi basharin qattu cikin aljanna akwai abin da ido bai taba ganin sa ba akwai abin da kunne bai taba jin labarinsa ba akwai abin da tunanin dan adam bai isa ya tunano shi ba Allah madaukakin sarki ya tanadar dan ni'imtarwa dan jiyar da bayin sa dadi sakamakon da'a da haka za a ce wa nudu antilkumul jannatu uridtumuha bima kuntum ta'malun ga aljanna nan an gadar muku da ita sakamakon kyawawan ayyukanku aiki jan aiki da ke gaban mutum dan ya samu shiga aljanna shine aikin imani sai kuma aiki na gari dan haka dole ne mutum ya dage inda yana so ya tsira daga azaba ya samu shiga gidan rahama to dole sai yayi imani kuma dole sai ya tsayi da aiki na gari yasa innal ladina amanu wa amilus salihati sai wadanda suka yi imani suka yi aiki na gari wal ladina amanu wa amilus salihati innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatu fi zawqi nuzula innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda innal ladina amanu wa amilus salihati إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا إيماني دعيت نجد ذاك لهم فيها أزواج مطهرة للذين دا ما تعيطك كأتك وندخلهم ظلا ظليلا ومزار شكتسو ظلا إنوى ظليلا مي أنفسو نر إنوى دنجني دما تعين الجنة يا ثبت السين حديثي النبي صلى الله عليه وسلم يشوفو ونطن أدن زاباش ما تابيو تكما تن الجنة kowa za a bashi mata biyu cikin matan aljanna ga dukkan wanda yayi imani yayi aiki na gari to in ya shiga aljanna za a bashi matan aljanna guda biyu mata ne waɗanda Allah ya tabbatanta su cikin alqur'ani da ni'ima yace ba su taba ganin kowa ba in banda mijinsu na aljanna shi yasa yake qasiratu tarfi atraf masu takaitaccen gani sannan kuma tsare kun juna ba wacce ta girma wata dan kar a zo ana fada wannan tace ni ce ta fari dole a ce da ni yaya wannan tace ni za a girmama to babu rigima cikin aljanna atrab wa kawaib atraba ga su kawaib kawaib da kaiba kaiba matar da mamanta baya faduwa kuma da mun dai aljanna babu batun haihuwa matsalar da take zubar da maman mace in ta haihu daya biyu yaro ya sha to sai mamanta sauka su kuma matar aljanna babu da wannan matsala shi yasa Allah yake wa kawa'ib ga mataye masu maman da baya sauka baya zuba atraban kuma tsare kun juna sannan lam yadmithunna insun qablahum wala jan banda kai ba wanda ya taba taba ta mutum bai taba taba jikinta ba kai ne na fari kai zaka bude ta a leda aljani bai taba taba jikinta ba kai ne dai na fari bata san kowa ba sai kai daka wannan yake nuna cewa matan aljanna din akwai ni'ima tattare da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya tanada da kuma kamanni na matan aljanna yana daga cikin kamannin su malamai suka ce kana tsaye zaka rinka ganin jinin su yana gudana a cikin jijiyar su ma'ana jikin su yadda ka san gilas saboda ni'ima kana ganin jinin su yana kai kawo a jikin su saboda kyau saboda ni'ima ta fuskar idandunan su Ubangiji madaukakin sarki yace suna da manya-manyan idanduna dara-dara kamar kwai a faranti domin kyan yana daga cikin sifa ta kyau ga mace ta zama tana da manyan ido karkace kwala-kwala in ido ya zama kwala-kwala kuma bai da kyau amma dara-dara sannan wajen farin tas wajen bakin su dai karkace kirin dan baki in ya zama kirin bai da kyau amma in ya zama sidik to yana da kyau shi yasa ma ake ce da zuhurun ayn ubangiji yake wa zuhurun ayn ka amsalil lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun dan aljanna bayan jin ni'imar da zamu ba su doriya akan haka wa zuhurun ayn da kuma mata yahur kalmar haur ana nufin shadidatul bayan masu tsananin farin bayar ido a wajen farin sannan kuma wajen bakin shi kuma mai tsananin baki babu sofanin komai da aka ubangiji ya ce ka amsalin lu'lu'il maknun kai ka ce wani gwal ne da yake cikin gilas ko wani diamond ne a cikin gilas haka za ka rinka ganin su tarwai kana ganin komai da komai na jikinsu to da aka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanadi wannan ga dukkanin wanda ya kasance yana da imani kuma ya yi aiki nagari idan ya mutu zai je ya tarar da haka ya tabbata cikin hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa duk mutumin da ya mutu ya zama dan aljanna kuma matarsa ma ɗan aljanna zai ci gaba da zama tare da ita a aljanna amma tare da haka ƙari akan haka za a ƙara maka da matan aljanna guda biyu kila wani kara iya ɗauke shi da rawar ƙafa ya ce ni kan hajiya da ita kaɗai muka rayu a duniya a lahira ma ba sai an ƙara min ba a'a baka sani bane a duniya matsala ce ta sa ka rayu da hajiya ita kaɗai ba ma fatan wannan matsalar ta sake maimaituwa da kai a lahira kila a duniya tsoron fitinar hajiya kake tsoron tashin hankali kake tsoron ba za ka iya adalci ba a can duk babu wannan fargaban da haka Allah madaukakin sarki zai wa dan aljanna ta goma shi da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam matayensa duka da ya rayu da su a duniya su ne matayen da Allah madaukakin sarki kuma zai raya shi da su a lahira sannan kuma ga matan murul ain to sannan babu rigimar kishi babu fitina irin ta duniya domin gida ne cikakken gida na aminci la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama babu wata magana ta tashin hankali ko bacin rai kadai abin da kake ji aminci aminci duk abin da zai faranta rai shi dan aljanna zai gani duk abin da zai bata rai babu dan aljanna babu shi Allah madaukakin sarki ka samu aljanna da rahmanka to sai Allah yake kuma wadud tilhum illa balila za mu shigar da su inuwa mai amsa sunan inuwa larabawa sukan ce laylun aliyal dare mai amsa sunan dare wanda ga taurari a cikinsa ga wata ga komai wannan shine dare mai amsa sunan dare duk abin da ake samu cikin dare an samu a cikinsa to hakan nan sukan ce zillan zalil inuwa mai amsa sunan inuwa ma'ana inuwar lahira tana amsa sunan inuwa inuwar ƴan aljanna tana amsa sunan inuwa suka ce domin akwai inuwar da ba ta amsa sunan inuwa inuwa ce a suna amma a aikata kuma ba ta aiki irin na inuwa kamar inuwar ƴan wuta wanda ubangiji zai ce da su in faliqu ila zillin bi salafi shu'abin la zalilin wala yughni min al-lahab innaha tarmi bi shararin kal-qabr wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa zillin min yahmum la baridin wala karim gata dai inuwa ce amma ba ta hana rana gata dai inuwa ce amma sai dai zafi a cikin ta babu sanyi kaga wannan inuwa ce bata amsa sunan inuwa ba amma inuwar aljanna inuwa ce ta amsa sunan inuwa malamai suka ce inuwa bata amsa sunan inuwa sai ta hada abubuwa guda hudu abu na farko ya zama cewa tana da fadi ba takaitacciya bace ba gajeruwa bace ba shi yasa a wata ayar ubangiji madaukakin sarki ce wa zillin mamdud inuwar ƴan aljanna tana da fadi ba ta da takaituwa ba ta da gajarta ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikin aljanna akwai inuwar da ko me ka hauna abin hawa sai kai shekara 70 baka fita daga cikin ta ba inuwa ce mai fadi jirgin sama zaka hau mota zaka hau ka kure maleji keke babur ko ma me zaka hau sai kai shekara 70 baka fita daga cikin ta ba kaga inuwa ce mai fadi da aka ta fuskar fadi ta amsa sunan inuwa akwai inuwar da zaka ga gajeruwa ce in ta kare maka kai in ka miƙe kafa kuma kafanka a cikin rana take in ta kare bangaren jikinka wani bangaren kuma jikinka a cikin rana yake kaga wannan inuwa ba ta amsa sunan inuwa ba sannan abu na biyu da inuwa take tikawa ta amsa sunan inuwa ya zama cewa inuwa ce ba ta abu daya ba abubuwa ne da yawa suka hadu suka bada ita akwai benaye akwai bishiyu akwai shuke-shuke akwai rumfuna akwai kaza su suka hadu suka bada inuwar domin kowane nau'i na abu idan ya bada inuwa to inuwar kuma tana bada wani abu na daban to dukkan wani abu da yake bada inuwa sai da aka hada shi kafin a tashi inuwar aljanna shi yasa Allah madaukakin sarki ce inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un fi zilal suna cikin inuwoyi domin kalmar zilal jam'i ne na zil dhil kuma kwaya ɗaya kenan wanda aka samu daga abu ɗaya, amma inuwar aljanna ba abu ɗaya ne ya ba da ita ba. Bishiyu sun bayar da ita, rumfuna sun bayar da ita, sannan manya-manyan gine-gine na cikin aljanna duk su ma sun ba da gudunmawa wajen samuwar inuwar. Sai Allah yake fi zilalin cikin inuwoyi, inuwar bene, inuwar bishiyoyi, inuwar rumfa, inuwar kaza, inuwar kaza. Sannan abu na uku suka ce da yake tabbatuwa ga inuwa ta amsa sunan inuwa shine ya zama ƙasa-ƙasa take ba ta yi nesa ba, domin idan inuwa ta yi nesa to hutun zafin rana zai iya shigowa. Da haka ita inuwar aljanna ƙasa-ƙasa take, ba a nesa take ba. Abubuwan da suka yi inuwan ƙasa-ƙasa take, ba a nesa take ba ga kai mai shan inuwa ɗin. Shi ya sa Allah Maɗaukakin Sarki ya ce wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat suqufuha tadlila. Wadaniyatan alaihim, abar kusantowa ce gare su, zilaluha inuwoyin aljanna, abubuwan da suka yi inuwan ba su yi sama can ba ta yadda hucin rana zai shigo, a'a ƙasa-ƙasa suke. Sannan kuzuhuha, ababen tsinka na kayan marmarin cikin gidan aljanna, tadlilan zullilat, an yi ƙasa da su tadlilan matuƙar yin ƙasa-ƙasa, ta yadda kowane hali ka so ka tsinka za ka iya tsinka, ba sai ka tashi ka hau tsani ko ka ɗau matsi fata ba ka sha wahala, a'a kana kwanta ma sai dabino in kana so sai ya yi ƙasa-ƙasa duk tsawonsa ka tsinka sannan ya yi sama. Mangwaro ya yi ƙasa-ƙasa ka tsinka ya yi sama. Goba, ayaba, komai in kana bukata na kayan marmarin aljanna daga inda kake zai taho ya yi ƙasa ka tsinka, kuma kana tsinka wani ya cike gurbin sannan kuma sai ya koma. Shine wa gullilat suqufuha tadlila. To sannan abu na hudu wanda sai shi sai da shi inuwa take amsa sunan inuwa, ya zama inuwar dawwamammiya ce, inda rana ka zo haka za ka ganta, da daddare ma haka ne, da yamma ma haka ne, da rafi da rani da kaka da damuna. Amma akwai wajen da za ka ga in a duniya ne inda rani ne yana ba da inuwa, amma inda damuna ne ba inuwa a wajen. Inda safe ne da inuwa, amma idan rana ta take rana kuma ta kori inuwar, to inuwar aljanna ba haka take ba. Shi yasa Allah Maɗaukakin Sarki ya ce ukuluha da'imun wa dhilluha. Inuwar aljanna dawwamammiya ce, kamar yadda duk kayan abincin aljanna dawwamammu ne, babu kaka ko bazara a ce kaza ya yanke, a'a. Sai Allah yake tilka uqubal ladina taqaw, wannan kam shine makomar waɗanda suka ji tsoron Allah. Allah ka samu cikin su da rahmanka. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, za mu shigar da su inuwa mai amsa sunan inuwa. Na'am.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. حقيقة الله ينا أمرتك لكم ميد أمانوني. لفظا أمانات جمعيننا أمانة. أمانة فايا أمانات أمانوني ديوا. أقوي أمانة سكان مباوة دمها للسنصة. الله يأمركش ديتك ونن أمانة. Akwai amana tsakanin kai da kanka, Allah ya umarce ka da ka cika wannan amana. Akwai amana tsakaninka da iyayenka, amana tsakaninka da matarka, amana tsakaninka da ƴaƴanka, amana tsakaninka da shugabanninka na ƙasa. Don haka inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Allah ya umarce ku maida amanoni ga masu ita. Ka fara maida amana da ke tsakaninka da Allah, ka kadaita shi da bauta, ka bi manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen kwaikwayon yadda za ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan amana ce da Allah ya dora wa dukkan ɗan adam, domin Allah ya tallata wannan amana ta bauta ga sauran halittu suka ki, amma ɗan adam ya ce zai karɓa kuma ya karɓa, amma sakamakon haka yana yin sakaci, duk da haka kuma yana yin ganganci, wani lokaci ya saba. إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Ubangiji ya ce mun tallata amanarmu ga sammai da ƙasa da duwatsu da bishiyoyi, muka ce ku ɗauki amanarmu, ku yadda za ku bautata mana a wannan duniya, mu kuma mai muku alƙawarin aljanna in kun koma lahira. Sama sai ta ce ba zan iya ba. Ƙasa ta ce ya Allah ba zan iya ba. Duwatsu suka ce ba za mu iya ba. Bishiyoyi suka ce ya Ubangiji wannan abu ya gagare mu. Amma ɗan adam sai ya ce ni zan iya. Wa hamala hal insani, sai ɗan adam ya ɗauka. shi yasa zaka ga in an yi tajin alkiyama sama ba za ka shiga aljanna ba kuma ba za ka kona ta auta ba domin ita ba ta dauki amana ba kasa haka duwatsu haka bishiyoyi haka amma dan adam shine wanda Allah madaukakin sarki ya dora wannan amana sakamakon haka yayi masa wancan tanadi da haka malamai suka ce halittun Allah iri biyu ne akwai wanda suke da farko za su yi karshe akwai wanda suke da farko ba su da karshe dan adam yana da farko amma ba shi da karshe domin dan adam da babu shi amma daga baya aka zo aka same shi kuma daga da aka same shi shikenan har abada ba za a taba rasa shi ba ko da ka mutu mutuwa ta wani dan lokaci ce daga baya Allah zai raya ka ko ya saka a wuta ko ya saka aljanna kuma kowace ka shiga dawwama za kai babu fita kaga wannan sai ke nuna cewa dan adam yana da wata daraja yana da wata kima ta yadda Allah madaukakin sarki ya ara masa dawwama me yasa aka ara masa dawwama saboda ya dauki amanar Allah madaukakin sarki ta cewa zai bauta masa sakamakon haka Allah ya yi alƙawari ga wanda suka cika wannan amana zai sa su aljanna su dawwama wadanda suka karya wannan amana suka ci wannan amana zai sa su a wuta kuma za su dawwama da haka ubangiji ya ce lalle mu sauke wannan amana da ya dora mana lalle mu kadaita shi da tauhidi lalle mu kadaita manzansa sallallahu alaihi wasallama da biyayya to sannan mu sauke amanar da ke tsakanin mu da iyayenmu ta mu kyautata musu wa qad rabbuka an la ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا kaga ka sauke haƙƙin Allah na bauta ka sauke haƙƙin iyayenka na kyautata musu da yi musu biyayya dukkan abin da sunansa kyautatawa kai wa mahaifanka in dai ba sabon ubangiji bane ba ba iyakance me ake nufi da kyautatawa ba a'a al'adar garinku ita za ta tantance me kyautatawa dukku abin da al'adar garinku ta yadda da shi cewa in daye ga iyayensa ya kyautata musu to dole ne kai ga iyayenka matukar wannan abin ba sabo bane ga Allah subhanahu wa ta'ala in ku ya zama sabo to fala ba'ata li makhluqin fi ma'siyatillah wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma in iyaye suka ce ka saba wa Allah dan ka kyautata musu Allah yake to anan ne karkabe su amma tare da haka karkai musu rashin mutunci karkai fitona fito da su ka kyautata musu kararraje su amma ka nuna musu cewa fa haƙƙin Allah ya fi haƙƙin su girmama Allah ya fi a girmama su dan haka ba za a saba wa Allah ba dan a faranta wani bil adamari sannan ka kyautata wa iyalanka ka sauke haƙƙin da Allah ya dora maka dangane da su wannan ma amana ce ka kyautata wa ƴaƴanka kai musu kyakkyawar tarbiyya ka dora su akan turba madaidaiciya wannan ma amana ce haka nan ka kyautata wa waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya su karkashinka in kai ogani a office to duk wanda yake karkashin kulawarka amana ne a kanka sai ka sauke haƙƙinsa amana ne a kanka sai ka mu'amalance shi irin yadda ya zama wajibi a gare ka kamar mu'amalance shi bisa ga amana da haka Allah yana umartar mu da mu sauke amanoni da ya dora mana mu maida su ga waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce mu maida amana din zuwa gare su wa idha hakamtum kuma ku masu hukunci in kun tashi yin hukunci bainan nasu tsakanin mutane an tahkumu bil adli ubangiji ya umarce ku da ku hukunci da adalci hukunci da adalci babu sani babu sabo babu cewa wani nawa ne wani na kusa da ni ne wani dan garinmu ne ko dan ƙauyenmu ne me ka'ida tace menene laifinsa menene abin da ya zama wajibi a yi masa dole ne kai masa wannan shine adalci wannan shine amana ya tabbata cikin hadisin nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace akwai wata mata yar dangi yar babban gida a Makka bakuraishiya yar dangi kowa da kowa yana ganin mutuncin iyayenta domin bakuraishiya ce ta gaba da baya sannan kuma Allah ya mata kyawun halitta kyakkyawa ce san kowa kin wanda ya rasa to amma sai wata rana ta kuskure sai ta je ta yi fata ta saci abin da ya kamata a yanke mata hannu kimar abin da darajarsa ya kai a yanke mata hannu da haka da yawa daga cikin mutane sai suka ce to ga wannan mata ta yi fata ga girman gidansu ga girman iyayenta ga asalinta ga kuma kyan halittarta kuma tabbas in dai aka kai ta kotu gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sani ba sabo zai yanke hannunta in ku aka yanke hannunta lalle an ci mutuncin iyayenta lalle an rage mata farashi lalle an ja mata abun kunya da ita da kabilarta to da haka sai wasu daga cikin sahabbai suka ce to muna ganin kadai wanda zai iya zuwa ya rarrashi annabi ya kale ta ya saurara mata ya daga mata kafa shine Usama dan Zaid Usama dan Zaid yaro ne karami annabi yana son sa yana kaunarsa yana yi masa lele dan haka sai aka gaya masa Usama ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana sai annabi ya fahimci me Usama yake so so yake yi ga wata mai laifi nan za ta taho ta yi laifin da ya kamata a yi mata haji amma yana so a yi mata rangwame a sassauta mata a yi mata ido ya san na gida take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran sa ya baci hankalin sa ya tashi yasa aka tara mutane a cikin masallaci yazo ya hawo minbari zai musu fadakarwa yace ayyuhan nas ya ku mutane inna mimma ahlaka man kana qablakum yana daga abin da ya jawo al'ummar da ta gabace ku suka halaka suka tabe Allah ya fushi da su kanu idza faraqa fihim adh-dha'if aqamu alayhi al-hajj sun kasance idan wanda ba dan kowa ba wanda talaka ne bai da kowa bai da komai yayi laifi to sai an karanta masa dukkan wata doka duk wani sakin layi sai an sake a kansa duk wata baka da kwari sai an watsa ta a kansa amma wani idza faraqa fihim ash-sharif in dan babban gida ne dan wani ko jikan wani ko ya san wani yayi laifi tarakuhu sai fita da shi sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa shine Allah law anna fatimata binta muhammadin sarqan naqabatu yadaha wallahi ko fatima ce ya ta kun ga dai karshe kenan kad sai fata in aka kawo mun gaba aka kawo ta gaba na sai na yanke mata hannu da aka ka'ida a hukunci a doka babu sani babu sabo wannan shi ke kawo zaman lafiya wannan shi ke tabbatar da al'umma da darajarta da kimarta kowa ya kwanta lami lafiya babu tashin tashina babu fargaba babu rashin aminci babu dukkan wani abu da zai firgita wani ya hana masa samun kwanciyar hankali in dai adalci ya tsaya to kowa zai zauna lafiya shugabanni su kwana lafiya talakawa su kwana lafiya kowa ma ya kwanta cikin kwanciyar hankali shi yasa wata rana wani sarki daga kasar Turawa a zamanin halifancin Sayyidina Umar ya ji labarin Umar ya karaje ko ina sai ke shi ko sai ya zo ya ga wane ne Umar da aka yi taho tinkis-tinkis har zuwa kasar Larabawa har zuwa garin Madina yana shigowa garin Madina sai ina halifan musulmi shugaban kasar musulmi wanda in ya faɗa kowa yana ji gabaci da yammaci da aka ce Umar kake nufi yace Umar rake nufi ina zan same shi yana so a nuna masa wata katuwar fada da wani gate da checking point da kaza da kaza sai aka ce da shi je ka bayan gari daidai wajen bishiya kaza za ka gan shi a kwance yana bacci babu kowa a tare da shi yace da Allah mutane kar ku min bakan magana mana ya ina magana shugaban kasa ko shugaban duniya ma a lokacin ba kasa ba amma ku ce mun je bayan gari a gindin bishiya an same shi yana bacci suka ce to shi kenan kar ka je zauna in ka dauka wasa ake maka shike ne ya kama hanya tinkirtin kirga fita bayan gari yaje inda ake masa fatance yana zuwa ya tarar da Umar a kwance cikin rairayi yana tabbacinsa shi da kansa sai ya tsaya ya ja da baya sai ya ce wallahi abinda wannan ya gagare mu a kasashenmu shi wannan bawan Allah ya samu hakama fa'adila faraha fasaraha hukunci yayi yayi adalci sai ya huta aka huta da shi ya samu wata lakawarsa aiki sai suka kyale shi suna jin suna aikin su suka bashi ya huta amma ka hana su aikin yi wallahi ba za su baka ka huta ba ka hana musu su kwanta lafiya su huta ka bar su cikin yunwa wallahi kai ma ba za ka kwanta ba duk dan da yake uwarsa ba za ta yi bacci ba shi ma ba zai rantsa ba wadaka ya shugabanni wajibi ne akan ku ku yi adalci in kuka yi adalci farkon wanda zai fara moran adalcin ku ne ku kuka fi kowa son ku ji daɗi domin ku kuke da abin duniya ku kuka fi kowa son ku huta domin ku kuke da gidajen hutawa talaka abu kaɗan yake bukata a hannunku kuka hana shi shi yasa naku mai yawan kuma ba zai ishe ku ba dan haka idan mutum ya yi adalci a yayin hukunci to zai samu kwanciyar hankali Allah zai sanya masa albarka in a gidanka ne ka tsaya da adalci tsakanin iyalanka za ka huta rayuwa za ta yi albarka in a ofishinka ta yi adalci za a yi albarka za ka huta in a masarautarka ne in a kasuwancinka ne in a komai naka ne ka yi adalci to adalci zai mai ko ina da ko ina Allah madaukakin sarki sai ya sa rayuwar mutane ta zama mai albarka da ka wa idza hakamtum bainan nas in dai za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl lillahi fi musa'adati ko da gaba tsakanin ka da su ko da hamayya ko da bambancin addini ko ma da menene in za ka yi hukunci kai adalci Allah madaukakin sarki ya gaya mana babu al'ummar da ta fi gaba da kiyayya ga musulmi irin yahudawa amma yahudawa Allah yake da manzo Allah in sun zo wajen ka neman hukunci kai musu adalci kada ka saba musu kada ka lura da wannan magana da muka ce suna kinka tabbas suna kinka din amma duk da haka kai musu adalci ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamin bil qist shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw lil walidayni wal aqrabin ya ku wadanda suka yi imani ku zama masu adalci da adalci rayuwa take albarka koda a karantanka ne, koda ga iyayenka ne, koda ga dukkan wani makusancinka ne, in maganar hukunci ya taso a yi adalci. Wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Kada kiyayyen da ke tsakaninku da mutane ta hana ku yi musu adalci, ku yi adalci, adalci shi Allah yake so. Wa idha hakamta anta hukum bil adl bil qist wa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in turid anhum falan yadhurruka shay'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist inna Allah yuhibbul muqsitin. Ubangiji ce in Yahudawa suka gudo daga kotunan su suka taho kotunka, kai musu adalci. In ka ga dama ka kori shari'a suka ce ba za ka yi musu ba, kana da damar haka. Wa kayfa yuhakkimunaka wa indahum at-tawra fiha hukmullahi thumma yatawalluna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Dan me za su ce dole sai sun kawo ƙara kotunka, kotun musulunci, yayi tuma hannunsu akai at-tawra, in sun ga dama su je su yi hukunci da ita, ita ma littafin Allah ce. Amma in dai ka yarda ka karbi ƙarar su a kotunka, to lalle kai musu adalci. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, Allah yana son masu adalci. Wata rana wani abu ya faru abin ban mamaki, lokacin Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara yadda a gare shi, yana halifan musulmi, sannan kuma akwai kotun musulunci ta Al-Qadi Shuraih a kasar Iraki a garin Kufa. Alƙalin Sayyidina Ali shi ya nada shi, shi ke biyan sa albashi, ma'aikacinsa ne. Amma wata rana Sayyidina Ali dan Abi Talib ya yadda rigarsa, ya neme ta ya rasa, kafan yana tafiya sai ya ganta a cikin wani Bayahudi, ya rike Bayahudin ya ce wannan riga ta ce, ya ce wallahi ba rigarka ba ce ba, ya aka yi ta zama taka gata a jikina ba a jikinka ba. Ya ce to shi kenan a tafi kotu. Aka tafi kotu, kotun Al-Qadi Shuraih, alƙalin musulmi wanda ya naɗa shi musulmi, shari'a ta musulunci, kuma ga shi an kawo shugaban ƙasa da Bayahudi. Amma saboda adalci, lokacin da suka shigo kotun su biyu, alƙalin zai saurare su ya ce kai Bayahudi ya yi magana. Bayahudi ya yi magana, ya yi magana, da alƙali ya juyo kan Sayyidina Ali sai ya ce ya baban Hassan tashi kai ma kai magana. Shi Aliyu bai kira shi da sunansa tsirara ba. Tashi sai aka ga fuskar Sayyidina Ali ransa ya baki, ya tashi ya fita daga kotu. Aka ce ya haka, ya ce ba za ka yi mana adalci ba, don me ka kira shi da sunansa tsirara ni kuma ka fata ya mun, ni ma sai ka kira ni, domin a gabanka da ni da shi duk ɗaya ne, ba batun cewa ni wane ne, yayi shi ma yana da ɗa da ake masa alkunya, in haka ne ka kira shi da sunan ɗansa ba. Sakamakon haka Sayyidina Ali ya ce ban yarda da shari'arka ba a wannan lokaci, don haka ba zan yarda ba. Ya fita shi kuma bai hude ganin wannan abu da aka yi, ya ce ga shi shugaba ne, shi ya naɗa alƙali, shi ke biyansa, shi ke da damar ya tuɓe shi, amma alƙalin ya yi masa hukunci ko ya nemi ya ji ta bakinsa a kotu, bai ce kai zamanka a gida ba za a magance komai, bai ce ba matsala ba, mun san yadda za mu kulla mu kulla. Sakamakon haka bai hude ya dawo ya ce lallai waɗannan al'umma kuna da adalci. Sakamakon haka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Da yawa adalci yakan sanya maƙi ya zama masoyi, da yawa adalci yakan sa na nesa ya dawo kusa, da yawa adalci yakan sa wanda bai fahimce ka ba ya dawo ya fahimce ka. Da haka al'ummar musulmi al'umma ce ta adalci, musulunci addini ne na adalci. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, lallai in za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi adalci. Inna Allaha ni'ma ya'idhukum bih, lallai Allah mai yawan ni'ima ne, dan haka yake gargadinku da ku yi haka. Yawan ni'imarsa yasa yake gaya muku abin da yake da daidai don ku yi kuci moriya, yawan ni'imarsa yasa yake gaya muku abin da yake ba na daidai ba don ku guje masa, ku tsira daga halaka. Malamai suka ce kalmar ni'imma asalinta da ni'ima ce da kuma ma al-mawsuliyya. Inna Allaha ni'ima ma ya'idhukum bihi, lallai Allah ma dalla da abin da yake yi muku wa'azi da shi. Na gaya muku gaskiya don ku aikata ku ci moriyarta, na gaya muku ƙarya don ku guje mata, ku tsira daga hadarinta da sharrinta. To amma sai aka haɗe kalmar ni'ima da kuma ma al-mawsuliyya ko al-masdariyya don a fi sauƙin faɗa, domin da kace ni'ima ma ya'idhukum bihi da kuma kace ni'imma ya'idhukum bihi, ni'imma ya fi sauƙin faɗa a baki. Inna Allaha ni'imma, lallai Allah mai yawan ni'ima ne, ko ni'imma ma dalla da abin da yake ya'idhukum bihi, yake gargadinku da shi, shine al-Qur'ani, shine gaskiya, shine ƙarya don ku guje mata. Inna Allaha kana sami'an basira, lallai Allah ya kasance sami'an mai ji ne, basiran kuma mai gani. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da al-Imam Ibn Jurayj sun rawaito hadisi cikin littattafansu na tafsiri cewa wannan ayar tana da sababin sauka. Sababin saukar ta shine wani mutum da ake kira da Usman Ibn Abi Talha, wanda ake masa laƙabi da Hajibul Baiti. tun a lokacin jahiliya, tun gabanin bayyanar musulunci, Qurayshawa mutanen Makka suna girmama ɗakin Ka'aba, har sun rarraba wa kansu ayyuka dangane da yi mata hidima. Za ka samu akwai masu share ta, su kaɗai suke share ta, dangi da kaka da kakanni suka gaji wannan aiki. Akwai waɗanda suke riƙe da mukullinta, su kawai aikinsu kula da ƙofar Ka'aba da kuma rufe mukullinta da rufe wundunanta. Akwai waɗanda su kuma suke sanya mata wannan lullubin da ake sa mata a rufe ta. To akwai wani bawan Allah sunansa Usman ibn Abi Talha, a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babba a familinsu, kuma familinsu sune waɗanda suke rike da mukullin kofar ɗakin Ka'aba. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fatuhu Makka, zai shiga garin Makka, a lokacin shi wannan bawan Allah bai musulunta ba, kuma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya shiga ɗakin Ka'aba, domin yanzu Annabi ya riga ya ci karfin mutanen Makka, ya kore su, wasu sun tsorata sun gudu, wasu kuma sun dawo sun musulunta. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shiga ɗakin Ka'aba a kulle yake, daga sai ya tura Sayyidina Ali ya ce, je ka wajen waɗannan mutanen masu rike da mukullin ɗakin Ka'aba, ka karɓo mana, zan mu buɗe mu shiga. To lokacin da Sayyidina Ali ya tafi, da ya je wajen wannan mutumin ya ce ya bayar, sai bai bayar ba ta daɗin rai, sai ya murɗe shi ya kwato. Daga da ya murɗe shi ya kwato, aka kawo Annabi mukulli, aka buɗe ya shiga. Yana shiga cikin Ka'aba sai wannan ayat ta sauka, Allah yana cewa maza a mayar da amana zuwa ga masu ita. Adalci ba haka yake ba. Mutanen da suka ɗau shekaru aru aru su ne mata hidima, dan ba su musulunta ba, ba ta ƙarfin tsiya za ku ɓace ba. Tuwon girma miyar sanama, a mutunta su, ko su zo su buɗe ta daɗin rai, ko kuma a ce da su su buɗe lokacin da suka ga damar buɗewa, in Allah ya ƙaddara za su buɗe, a dan kusa sai kaga sun buɗe. Da haka mai ruwaya yake cewa Abdullahi dan Abbas, kafin Annabi ya shiga ɗakin Ka'aba, ban san wannan ayar ba, ban taɓa jinsa yana faɗaka ba, amma yana shiga sai na ga ya fito da mukullin da kansa yana karanta ta, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, Allah yana umarta ku da ku maida amana ga masu ita. Sai manzo Allah yake, ina wannan mutumin wanda yake rike da mukullin ɗakin Ka'aba ya gaje shi iyaye da kakanni, aka ce ai yana can gida, murɓe wanda Ali ya yi masa, yana can yana diya. Sai Annabi ya ce da Sayyidina Ali, ɗauki mukullin ka mayar masa da kayansa, kuma ka rarrashe shi ka bashi hakuri. Da haka Sayyidina Ali ya kai masa mukullin, sai ya rarrashe shi ya bashi hakuri, shi kuma jin daɗin haka ya taho, ya zo ya runguma Annabi, ya yi kalmar shahada, kuma ya buɗe, aka shiga da shi. Kaga adalci yana sa na nesa ya zo kusa, yana sa maƙiyi ya zama mai masoyi. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Na'am. Ya ayyuhalladhina amanu,
ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli al-amri minkum, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
يا أيها الذين آمنوا يا فولن دفك إيماني أطيعوا الله فيو ألا تاء وأطيعوا الرسول كما فيو من زن ألا تاء أيو ألا تاء تفسكر كدي تاشي دبوتا تفسكر بوجة سنيا مسا أبو كم تاريا تكدي تاشي تيد ذاك بوتا مسا باتارا دكاها تاشي دوانا بچكم بوتا سا ta yadda za ka yi masa biyayya, biyayyar da ba ka yi wa wani irinta a duk duniya, domin Ubangiji shi kaɗai yake da haƙƙi na biyayya sama da na kowa a kan bayansa. Da haka Ubangiji Maɗaukakin Sarki ce, lallai waɗanda suka yi imani, ku kaɗaita Allah da biyayya, ku kaɗaita Allah Maɗaukakin Sarki da bauta, kada ku sanya masa kishiya. Wannan shi ne ma'anar ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha. Malamai suka ce an ce ya ayyuhallazina amanu, kuma an ce ati'ullaha. Kenan wannan yana nuna za ka iya zamowa mai imani amma ba ka yi wa Allah ɗa'a? A'a. Abin nufi, daman muminai an san su da yi wa Allah ɗa'a, to ku ci gaba. Me kyau ya ƙara da wanka, min babi takmilil kamil la min babi tahsilil hafi. Kamar yadda Allah yake, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi, ya ku waɗanda suka yi imani, ku yi imani da Allah. Sai kamar an tufka kuma an ware, an ce ai imani kuma masu imani kuma ku yi imani. Sai malamai suka ce babu tufka da warwara a ciki, ma'ana an san kuna da imani, to ku ci gaba, kar ku dena, kar ku fasa, sai dai abin da zai karu. kamar yadda aka ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha, ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah. Yo kenan annabi baya jin tsoron Allah, zai yi ma ya zama annabi ba tsoron Allah? A'a, ana nufin ya kai wannan annabi an san kana jin tsoron Allah, to ka ci gaba. Da haka wannan shine abin da ake nufi, dan kada wani ya fahimci cewa an ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha, ya ku wadanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a. Kenan ana nufin da masu imani ba su yi wa Allah da'a, ba kaga wannan ba zai taba yiwa ba ko a hankali, bayan da za ka zama mai imani ba su yi wa Allah da'a. Da haka abin da ake nufi ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, wanda ba komai ya ja muku imanin ba sai da'a ga Allah, atiullaha, to ku ci gaba da yi wa Allah da'a. Wa ati'ur rasula, kuma ku ci gaba da yi wa manzansa da'a. Yi wa manzan Allah da'a shine yin imani da shi, shine kadaita shi da biyayya, shine kada ka yadda ka bauta wa Allah sai da samfurin yadda annabi ya koyar a bauta wa Allah. Wannan shine da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, domin shi manzan Allah ba a bauta masa, Allah kadai shi ake bautawa, ba a yi masa sujada, Allah kadai ake yi wa sujada. To amma shi kuma yana da nasu haƙin, shine kada kai wa kowa biyayya wajen bin Allah sai shi. Duk wanda yake ga yadda za ka yi wani kaza na addini, in ya ci karo da na manzan Allah ka kyale masa nasa, kai riko da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To sannan wannan sai yake nuna, cewa da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da ƙarfi ƙwarai da gaske, domin Allah ya haɗa da'ar annabinsa da da'arsa a waje ɗaya cikin ayoyi masu tarin yawa. Ya ayyuhal ladina amanu ati'ullaha kuma wa ati'ur rasula, a wajen da'ar Allah aka ce ati'u, a wajen da'ar manzan Allah ma aka ce ati'u. Kenan kowace da'a tana da ƙarfi, kowace da'a tana da power. Kai ma dan Allah madaukakin sarki ya nuna maka dunkulewar da'a da zamanta mutalazima, ba yadda za a yi kaiwa Allah da'a sai ta hanyar manzan Allah, ba yadda za a yi kaiwa manzan Allah da'a sai kaiwa Allah da'a. Sai ce man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, duk wanda ya bi manzan Allah yau ai ya bi Allah. Ba yadda za a yi ka bi manzan Allah ba ka bi Allah ba, ba yadda za a yi ka bi Allah ba ta hanyar manzan Allah ba. Dan haka kamar abu guda ne, ati'ullah wa ati'ur rasul, ku yi wa Allah da'a, ku yi wa manzan Allah da'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To sannan wa ulil amri minkum, ku yi wa shuwagabanninku ma da'a. Anan ulul amr ba a ce ba wa ati'u ulil amri, malamai suka ce saboda biyayyar shugabanni ƙasa take da biyayyar Allah, biyayyar shugabanni ƙasa take ga biyayyar manzan Allah. Su a wajen tasu biyayyar sai ba a ce ba wa ati'u ulil amri, sai aka ce wa ulil amri minkum. Saboda wani lokaci shugaba zai iya kawo abu na son zuciyarsa, ƙarara ya ci karo da abin da Allah ya ce, ƙarara ya saba wa abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. To kaga anan akwai rina a kaba, lallai akwai abin a zo a duba. Ba kawai za ka yi wa shugaba biyayya ba alhalin ya ce a saba wa Allah, don ka'ida ita ce la da'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, ba a yi wa dukkan wani abin halitta da'a in ya ce a saba wa Allah. To sannan malamai sun tattauna su waye ulul amri minkum. Waɗansu suka ce ulul amri shi ne shuwagabanni na duniya, shuwagabanni na rayuwa, shugaban ƙasa, 'yan majalisa, gwamnoni, ciyamomi da sauransu. Waɗannan su ne ulul amri, shuwagabanni ta fuskar rayuwar duniya. Lallai a yi musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba, bai saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Ba ka da wata dama, ba ka da wata kofa ko wata kafa taka ce za ka yi wa shugabanka ta waye, matukar abin da ya ce bai saba wa Allah ba, matukar dokar da ya kafa bata saba wa koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu malaman suka ce a'a, ulul amri su ne malaman addini, limaman juma'a, masu fatawa, council of ulama, waɗannan su ne ulul amri. Suka ce domin me Qur'ani ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ubangiji ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf, su munafikai idan al-amri na tsoro ya zo musu ko al'amari na kwanciyar hankali ba su da sirri sai su ta yadawa, wanda wannan ba ɗabi'a bace ba ta musulmi. Musulmin ƙwarai ya san ciki ba dan tuwo kadai aka yi shi ba, har dan rufe asirin maganganun yau da kullum. Da haka mumini na ƙwarai, musulmi na ƙwarai yana da sirri, ba komai yake ji ya yada ba. To amma munafiki wanda ba muminin ƙwarai ba, bai da sirri, duk abin da ya zo yadawa yake. Amrun minal amni awil khawfi, al'amarin tsoro ko al'amarin kwanciyar hankali, ya daji ta jita. Sai Allah ya ce walau radduhu ila rasul, ina ma dai a ce in suka ji magana ba sa saurin yada ta sai sun maida ta ga annabi. wa ila ulil amri minhum, kuma su maida ta in annabi baya nan zuwa ga majibantan al'amarin cikin su. Sai Allah yake la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, da masu istinbatin cikin su san gano musu bakin zara. Shin maganar ya dace a yada ko bai dace a yada ba? To anan sai Allah ya fassara ulil amri da alladhina yastanbitunahu minhum, masu istinbati. Istinbati shine ka karanta ayoyin alqur'ani, ka karanta hadisai, ka fitar da wasu hukunce-hukunce. Aya kaza da take kaza kenan tana nuna kaza, hadisi kaza da yake kaza kenan yana bayani akan hukuncin kaza. Wannan shine istinbati. To kaga ko me yin wannan malami ne, ba shugaba bane ba. To da ka sai waɗansu malaman suka ce ulul amri ana nufin malamai masu ilimi. To amma mun sani asali a musulunci shine da shugaba da malami abu ɗaya ne. Asali a da malamai suke shugabanci, musamman idan muka koma zuwa ga shugabanci irin namu na musulunci, za ka tarar a da ko da sarakunan gargajiya malamai ne, su ne sarakuna, su ne limamai, su ne alƙalai. Da ba a bambancewa tsakanin shugaba da malami. To amma tafiya ta yi tafiya, ayyuka suka yi yawa, sai aka sa malamai su wakilci al'umma ta ɓangaren addini, shugabanni su wakilci al'umma ta ɓangaren rayuwa, amma dai dole su haɗe kansu baki ɗaya. In dai suna so su kai al'ummar su ga gaci, sai an samu kyakkyawar fahimta tsakanin malamai da shugabanni, domin da asali ma ofishinsu ɗaya ne, ba biyu bane ba. To da haka kowanne ka fassara ulul amri daga ciki babu laifi. Ko ka ce ulul amr ana nufin malaman addini, ko ulul amr ana nufin shugabannin rayuwa. Ubangiji madaukakin sarki ce ayi musu da'a. Wajibi ne idan malamai suka gaya muku gaskiya ku yi musu da'a. Wajibi ne idan shugabanni suka faɗi gaskiya ayi musu da'a, domin Ubangiji ya ce wa ulul amri minkum. Daidai kuma in an samu matsala, to ina ne mafita? Fahimta na za'atun bi shay'in, idan aka samu sa'in sa tsakaninku, ja'in ja da ku da su, kuka ce kaza suka ce kaza, suka ce kaza doka ne kuka ce ba za mu bi ba, ina ne mawarwara, ina ne marabar gaddama? Farudduhu ila Allah, sai ku koma ga Allah. Komawa ga Allah shine a komo zuwa ga Qur'ani, a ga wannan hukuncin in na addini ne me Qur'ani ya faɗa game da shi, ko kuma idan na addini ne me sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta faɗa game da shi, me hadisai suka bayyana? Farudduhu ila Allah, ku maida al'amarin zuwa ga Allah war rasul da manzon sa sallallahu alaihi wasallam. In manzon Allah yana da rai a lokacin bai bar duniya ba, sai a je a tambaye shi meye kaza meye kaza, sai ya faɗa. To kaga raddu ila rasul kenan, maida al'amari zuwa ga manzon Allah kenan. Amma yanzu bayan ya kaura ya bar duniya, to maida al'amari zuwa gare shi shine komawa zuwa ga littattafan hadisai, yadda annabi ya rayu da hukunce-hukuncen da ya yi da zantuntukansa da ayyukansa. Dan haka farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in dai har da gaske kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira, zalika khairun, yin hakan shine alkhairi, wa ahsanu ta'wilan, kuma shine kyakkyawar makoma. Kalmar ta'wil daga ala yaqulu awlan, ma'ana raja'a yarji'u ruju'an, ko sara yasiru sayran wa masiran, wannan shine yafi kyakkyawar makoma zuwa gare ku, ma'ana shi zai ba ku amfani duniyar ku da lahirar ku. To anan waɗansu malamai suka ce ar-raddu ila Allah war raddu ila ar-rasul, idan mas'alar ta kasance diniyya ce, ana komawa ga Allah, ana komawa ga manzon Allah idan abu ne na addini, domin baka da wata makoma cikin al'amuran addini sai ga Allah, baka da makoma cikin al'amuran addini sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka ce amma idan al'amura ne na rayuwa, to wannan Allah madaukakin sarki ya wakilta waɗansu su zama masu ilimi akan abin da ya shafi rayuwa. Ba za ka ce ba ana buƙatar a gina gada daga unguwa kaza zuwa kaza, daga waje kaza zuwa kaza, mu bude Qur'ani zai gaya mana ya map din zai kasance, da wani bulo za a yi amfani, da wani rodi, kaga wannan ba al'amarin addini bane ba. Da haka wannan sai a zo a samu gwanaye injiniyoyi waɗanda suka sani. Idan gwamnati ta ce za ta yi gada a waje kaza ko titi a waje kaza, talakawa suka ce ba mu yarda ba, ba za a taɓa mana gidaje ko gonaki ba, to sai a zo a samu injiniyoyi. Shin yin abin a nan ya dace? Shin wannan wajen ya kamata ya zama gidajen zama ne, ko kuma ya kamata ya zama hanya ce da gada da sauransu? Suka ce domin haka ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya je Madina, ya tarar mutanen Madina suna da wata al'ada, su manoma ne, suna noman dabino, kuma suna da wani abu da suke wa dabino dan yin ƴaƴa, shine kilili. A hada dabino da dabino, ayi masa kulle-kulle, ayi wani abu da ake kira barbaran dabino. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutanen Madina lokacin da ya zo Madina farkon zuwansa, yace kar ku sake wa dabino wani abu, ku barshi Allah zai kawo. Shikenan da shekara ta yi, dabino kuma sai ya ki. sai sahabbai suka dawo suka ce to ya mayakin Allah ka hana mu mi wa dabino kilili kuma ga dabino bai ba sai annabi ya ce antum a'lamu bi amri dunyaku to kuje kun fi sanin al'amarin duniyar ku ni addinin ku na fi ku sani amma duniyar ku kuje ku yi abin da kuka saba in dai bai cikaro da tauhidin Allah ba in ba kuna jin cewa wannan shike kawowa ba a wata dabara ce da sanin makamar aiki da yau da gobe ta nuna cewa in kun yi haka ana samu kuje ku cigaba da kayan ku da haka ana komawa ga Allah ana komawa ga manzon Allah kaulan wahidan idan kabiya ta zama ta addini ce mun yi da in ja da ni da kai kan maganar addini kan maganar alwala tsarki sallah hajji zakka to wannan dole makoman mu ita ce Qur'ani dole makoman mu ita ce hadisi amma mun yi jayayya da kai kan maganar noma kan maganar kiwo kan maganar tattalin arziki to wannan kuma makoman mu shine abinda bincike ya tabbatar da kuma yau da gobe na rayuwar ɗan adam ina fata an fahimci wannan domin akwai wadanda suke daukar tunanin cewa komai zaka same shi a Qur'ani komai akwai a Qur'ani wai ma farratna fil kitabi min shay'a ana nufin komai akwai hatta toye waina in ka zo a Qur'ani akwai to kaga wannan ƙarya ne ina zaka samu toye waina a cikin Qur'ani Qur'ani ba littafin toye waina bane ba toye waina sai ka tafi wajen mai waina amma abin da ya shafi addini to wannan baka da inda zaka je cikin Al-Qur'ani baka da inda zaka je cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to daka wannan shine ma'anar fa idza naza'tum fi shay فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا دغري da farkon ayar ya ayyuhal ladina amanu atiu allaha wa atiu ar-rasula wa ulil amri minkum malaman tafsiri suka rawaito cewa sababin saukar ayar shine kamar yadda imam ahmad ya rawaito daga sayyidina ali dan abi talib yace wata rana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wadansu sojoji su je su kai hari wata kasa ko su kai hari wani gari sai ya sa musu komanda to shi komandan ana fitowa bayan gari sai sojojin suka yi masa wani abu da suka fusata shi to sai yake so ya horar da su sai ya tara sojojinsa sai yake cewa shin kun yarda ni shugabanku ne suka ce mun yarda shin kun yarda annabi ya ce ku yi mun biyayya suka ce mun yarda sai ya ce to shi kenan in dai kun yarda ni shugabanku ne kuma wajibi ne ku yi mun biyayya ku tara itace kowa ya je yo manya-manyan kayan itace aka zo aka tara yace ku kunna wuta aka kunna wuta sai yace kowa ya shiga har sun zabura za su shiga sai wani saurayi daga cikin su yace ku jama'a gudun wuta fa ya sa muka zo wajen Muhammadu muka yi imani da shi yanzu kuma ma zo mu fada wuta tunda dai ba mu tafi da nisa ba mu koma mu tambayo in an ce mu zo mu shiga mu dawo mu shiga daga sai suka dawo cikin garin Madina sai suka gaya wa annabi suka ce ai da muka fita bayan gari komandan da ka nada mana sai ya sa muka hada itace muka kunna wuta kuma yace din mu shiga sai annabi ya ce wani daga cikin ku ya shiga suka ce ba wanda ya shiga yace wallahi da kun shiga ba za ku fita ba har abada daga ta duniya za ku zarce ta lahira innamat ta'atu fil ma'ruf ane wa shugaba da'a ne cikin abin da bai saba wa Allah ba yo kai da kai imani dan Allah ya tsare ka daga azaba kuma wani sai ya zo ya kunna wuta yace ka fada kuma kai yadda ka fada in kai haka ai ka raina hankalin kanka da kanka kuma ka mai da kanka ba gidaje dan haka ka'ida ita ce Allah shi ake wa kurmar biyayya manzo Allah shi ake wa kurmar biyayya amma wanda ba Allah ba ba manzo Allah ba in yace ai kaza sai an tsaya an duba kazan nan za a kai ga gaci hanyar za ta bulle in ba za ta bulle ba sai a bashi hakuri a ce shugaba a sake dai dubawa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك خير واحسن تاويلا امام احمد بن حنبل ده امام ابو داود سن روايته حديثي دغه عبد الله بن عمر يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي السمع والطاعه على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه واجبي ne ga mutum musulmi yaji yabi indai shugaban sa ya masa umarni na addini ko na rayuwa fima احب وكره ko yana so ko baya so ma lam yu'mar bi ma'siyah indai abinda aka umarce shi din ba saban Allah bane ba amma fa idza umira bi ma'siyah in ku aka umarce ka da saban Allah shugabanka na addini ko shugabanka na rayuwa to fala sam aw la fa'a anan kan babu ji babu kuma biyayya na
alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا
ألم تر إلى الذين يصومون شن ينقباك أجنوا وأن بسكيريا أنهم آمنوا بما أنزل إليك سوى ويصني إيماني لأبن دأك سوكر دشيء إذوى جريك شيني القرآن وما أنزل من قبل كما صني إيماني لأبن دأك سوكر جبانا كشيني التوراة للجيلة الزبورة دا ثورة للترتفي ساردهك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت سنة سنة سكيه كنتي إذوى جناوه ما ناسنا سنة سكي كارا وجم ونبا كيبا جيمسه كنتي أمي مطنكي وقد أمروا أن يكفروا به الهال تنا أن أمركس لفكافر جمسا تنا أن أمركس دا سرب جاريد شي كده تصوراري شي شيوا كي داوتر ويريد الشيطان كما شيطان ينا نفن نيك أن يضلهم بلالا بعيدا يبتر دسوبتا واتكي مني سنجي هذا برن شريا وانا آية تنا تون أثير وصني لكي منافقين وانا أبا كسكي نون تواصني إيماني دا النبي صلى الله عليه وسلم amma idan wata ta kaddama ta shiga tsakanin su da ƴan uwansu ba sa zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu hukunci sai su tattara sai su tafi zuwa ga waɗanda kafirai suke zuwa wajen su dan hukunci kamar yadda imamu tsabari ko tsabarani ya fitar yake cewa abdullahi dan abbas yana magana akan sababin saukar wannan aya ta faru ne dangane da abin da ya kasance yana faruwa gabanin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wani mutum wanda ake kira da Abu Birzat al-Aslami wanda shi boka ne matsafi ne a wancan lokaci kuwa idan takaddama ta shiga tsakanin mutane alƙalan su sune bokayen su matsafan su suke raba gaddama a tsakanin su to ko shakka babu musulunci kuma bai yadda da tsafi ba musulunci bai yadda da bokanci ba hasali ma musulunci ya ce bokanci kafirci ne tsafi kafirci ne kuma manzo Allah yake duk wanda yake wajen boka ya faɗi magana ya yadda ko bai yi aiki da ita ba ya kafirta kuma sai ya yi sallah kwana 40 ba a karɓa ba zuwa kai wajen kadai ba tare da ya faɗi magana ka yadda ba zuwa kadai sai ka yi sallah kwana 40 ba a karɓa ba to idan ku kaje ya faɗi magana ka yadda ba kama yi aiki da ita ba kuma ka bar musulunci da haka wannan yake nuna mana hadarin zuwa boka ko hadarin zuwa wajen masu duba da kuma irin laifin masu yi din da kuma hadarin su masu yi din a wajen Allah to da haka sai zama cewa kafin zuwan musulunci su mutanen jahiliya sun yadda da bokaye sun yadda da tsafi idan rigima ta shiga tsakanin wani da wani boka ne alƙali idan takaddama ta shiga tsakanin wani da wani boka ne zai raba gaddama to lokacin da musulunci ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbansa haka to sai ga waɗansu mutane su kuma sun zo sun ce sun musulunta amma idan kuma fada ya shiga tsakaninsu ba sa zuwa wajen annabi sai su tafi wajen bokaye wannan sai yake nuna ashe musuluncin su ƙarya ne na baki ne kadai bai kai zuci ba to sai Allah madaukakin sarki yake tona asirin masu irin wannan dabi'a duk wanda zai ce ya yarda da annabi amma kuma abin da annabi ya zartar bai yi masa ba to wannan ƙarya yake yaddarsa ta baki ce bata kai zuciya ba wannan munafiki ne alama ce daga cikin alamomin munafurci alam tara ila allazina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayk imanun su ma sai Allah ya kira shi da riyawa za'amu yazumuna suna riya suna daukar wai sun yi imani da kai alhalin ƙarya suke ba su imani da kai ba domin da sun yi imani da kai da sun bika da sun yi imani da kai da sun kawo ƙara gaban ka da sun yi imani da kai duk abin da ka hukunta musu za su yarda duk abin da suka hukunta musu za su yi kauya da haka ubangiji madaukakin sarki yake yuriduna an yata hakamu ila tawut gashi kuma suna son su kai hukunci zuwa ga tawutu in ba manta ba a karatun jiya mun karanta ayar da take magana akan tawutu alam tara ila allazina utuna nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wa tawut mun fassara tawutu a can da fasarorin da malamai suka yi masa wadansu sun fassara tawutu da cewa shine shedan wasu sun fassara tawutu da cewa shine dan kanzagin boka dan kanzagin gunki idan muka dauka jibtu ana nufin gunki to dagutu kuma dan kanzagin gunki wadanda suke tsayawa a gaban gumaka suna yi wa mutane interpretation fassara wai ne abin da gumaka suke nufi gunki yace ai kaza gunki yace ka kawo kaza gunki yace ka rufe ido gunki yace ka fita da baya da baya to wannan shine dagutu a fassara ta biyu to da haka anan wajen malamai suka ce dagutu kam abu dai zai dauka shine ka fassara shi da shedan to idan muka ce shedan shedan kuma iri biyu ne akwai shedan na mutum akwai shedan na mai aljani domin ba kadai aljani shine shedan ba hatta cikin mutane akwai shedanu wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun to haka nan bokaye Allah ya kira su da suna shedanu واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ده كبوكا ما شيطان ني sai wadansu malamai suka ce abinda ake nufi da daguta anan shine shedan amma shedan na mutum ba na aljani ba shine boka yuridu da an yata haka mu ila daguti suna so su kai hukunci zuwa ga dagutu shedanin mutane bokaye matsafa wadanda su ne suke wa mutane hukunci a wancan lokacin ubangiji yake wai yuridu shaytanu an yudillahum balalan baida shi ko shaytan na asalin ya biyo musu ta wannan hanyar ne dan ya kai su ya baro su ya biyo musu ta wannan hanyar ne dan ya batar da su bata wacce take manisanciya ga barin shari'a domin akwai hanyoyi da yawa da shaytan yakan biya batar da mutane wani ya biyo masa ta hanyar san zuciya wani ya biyo masa ta hanyar shirka wani ya biyo masa ta hanyar tsafi wani ya biyo masa ta hanyar satar kudin mutane in an dora shi amana a aiki ko kuma an kawo ajiya an bashi wani ya zama shedan ya batar da shi ta wasu hanyoyin na daban na ayyukan sabo shan giya zina tata da sauransu da haka shedan yana da hanyoyi da yawa su waɗannan ya biyo musu ta wata hanya ta daga cikin hanyoyinsa ita ce hanyar ya sanya musu son su kai hukunci zuwa ga wani bago wajen annabi ba zuwa ga bokaye su zama abokansu masu alaka da su a madadin su zama masu alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ubangiji madaukakin sarki ce yuriduna an yatahakamu ila tsaguti wa kad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytanu an yudillahum balalan baida wa idha qila lahum har ma idan aka ce da su ta'alu kutahu ila ma anzalallahu zuwa ga abinda Allah ya saukar dan ai muku hukunci da shi shine qur'ani wa ila ar-rasuli kutahu zuwa ga manzon Allah dan yi muku hukunci da sunnarsa bisa ga abinda Allah ya haska masa na qur'ani ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa sai kaga munafikan yasudduna suna kauda kai anka sududan gaburanka matakar kauda kai kalmar yasudduna anka sududan sudud madzari ne akan ce sadda yasuddu saddan akan ce sadda yasuddu sududan sai kaga su suna kauda kai gaburanka matakar kauda kai mana ba sa so ma ai musu irin wannan magana a ce da su ku dawo zuwa ga kotun Allah ku dawo zuwa ga shari'ar manzon Allah ba sa son haka to wannan ku dabi'a ce ta munafurci ka kyamaci Allah ka kyamaci manzon Allah shin tsammanin ka Allah zai zalunce ka shin tsammanin ka manzon Allah zai cuce ka to dan me ka zafi ka je wajen wani amma dan ka zo wajen su dan me ka zafi wani littafi sama da Qur'ani dan me ka yarda da wani sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnarsa wannan alama ce ta munafurci koda kana furta kalmar la ilaha illallah kuwa domin imani na gaskiya shine ka furta la ilaha illallah kuma duk abin da la ilaha illallah ta kunsa ka yarda da shi a zuciyarka ka yarda da cewa Allah shine cikakken mai hukunci shine mai hukuncin da yake da adalci cikakken adalci babu zalunci subhanahu wa ta'ala to daka a nan sai Allah ya kira su da suna munafikai a can ko ya rufa musu asiri a matakin farko yas'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika bai ce da su munafikai ba amma aya ta biyu sai yace wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aytal munafiqina sai aka fito da sunan su na yanka yin hakan munafurci ne mai yin hakan munafiki ne sai dai wanda yake bai sani ba to daga zarar ya ji kuma sai ya tuba ya daina ubangiji kuma sai ya yi masa abin da ya gabata matakar da kai ma haka dabi'a ka take in an fada Allah sai ka ji kamar ka an sa ka amari sai ka ji kamar an kuntata maka in an ce ga yadda annabi ya ce a yi rayuwa sai ka ji ka takura ka matsu to ka sani kana da dabi'ar munafurci din la ilaha illa Allah ka da duk zaman ka a sahun gaba a sallah ba zai amfana maka komai a wajen Allah ba amfanin da zai maka kawai iya nan duniya ne a wajen bayin Allah mu maka kallon musulmi mu dauka cewa dan cikin mu ne kai amma Allah ya san ƙarya kake ba a cikin mu kake ba domin shi ya san zuciya banda shi kuma ba wanda ya san zuciya da haka akan faɗi irin waɗannan cututtukan na zuciya dan ka yi ina da su in naji in tuba in daina tun kan lokaci ya kure mu dan ka yi kana da su in ka ji ka tuba ka daina domin kowa ya fi kowa sanin kansa da kansa sau da dama mutum yakan dade yana yin abu bai ma san laifi ba ne watan wata rana sai Allah madaukakin sarki in yi nufin shi da alkhairi sai ya sa a faɗa kuma sai ya ji yanzu hujja ta tsaye a kansa wajibinsa shine ya tuba ya istighfari sai Allah ya yafe masa gaba kuma sai rayuwarsa ta gyaru sai ta canja da haka ubangiji ya ce da su munafukai don ya nuna ɗabi'ar ta munafurci ne don ya nuna mai yin hakan yana sane munafiki ne ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa a wata ayar cikin suratul munafiqin wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasuddunahum mustakbirun sawa'un 'alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum idan aka ce da munafikai ku taho zuwa ga Allah ku taho manzon Allah ya roƙa muku gafara ra'aytahum sai ka gansu yasudduna wa hum mustakbirun suna kau da kai suna jiji da kai suna ji da isa suna shan kanshi ubangiji ya rabu da su watsar da su sawa'un alaihim daidai ne gare su astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum ko ka ce a yafe musu ko karka ce a yafe musu lai ya gafira Allahu lahum Allah ba zai yafe musu ba laifin ya kai inda ya kai ko manzon Allah ya sa baki ba za a karba ba kaga ai magana ta yi muni ubangiji madaukakin sarki ya ce fa kaifa idza asabatu musibatu ba mu labari yaya za ka gansu idan musiba ta same su ma'ana yanzu an ce su zo ga Allah su zo ga manzon Allah sun ki shin suna iya dorewa akan haka amsa ita ce ba sa iya dorewa idan musiba ta ciyo su kuma za su dawo in aka ce da shi abu Allah annabi ya ce kaza ai koyi da sunna bai yadda ba amma idan musiba ta ciyo shi kuma zai zo ya nemi masu rubutun sha ashe ga ƙarya yake kenan ba gaskiya bane ba ashe bai yi wa Allah tawaye da gaskiya ba in da gaskiya kai wa Allah tawaye in musibar ka ta ciyo ka kar ka nemi masu rubutun shan mana da ka garbutun shan ba wai abu bane wanda yake mai kyau amma wai mutum sai ya ga cewa ya guje wa Allah ta wani bangare wai kuma ga wani bangare da zai iya zuwa ya fake da Allah ya ci moriyar gangayya da kauranta in daga cikin musulmin kwarai ne cikin komai zaka sallama wa Allah ba sai wuta ta ciyo ka ba da haka imani na gaskiya shine bin Allah a lokacin kwanciyar hankali da bin Allah a lokacin tashin hankali lokacin da aka faɗi abin da yayi daidai da zuciyarka ka sallama wa Allah lokacin da abin da bai maka daidai ba ma Allah ya faɗa ka bi shi to wannan ita ce cikakkiyar biyayya inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun mu'minin kwarai shine wanda in aka ce zo ga abin da Allah yake koye maka ko bai maka ba sai ya sallama zo ga abin da manzon Allah yake ko ransa bai ji dadi ba sai ya mika wuya sai ya sallama ubangiji yake wa ulaika ma irin wannan dabi'a humul muflihuna sune yan aljanna amma wanda sai yana so zai bi Allah in abun bai masa ba sai ya tawaye ya mike kafa ya watsar to wannan ba mumini bane ba wa iyya kulluhum alhaqu ya'tu ilayhi mus'in a fi qulubihim marad am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alayhim wa rasuluhu bal ulaika humul fasiqun shin tsammanin su Allah zai zalunce su dan an ce su zo sai su ki a wani lokaci amma idan musiba ta ciyo su kuma sai su rafo fa kaifa idza asabatuhum musibatun ya ya halun su yake kasancewa idan musiba ta same su bima qaddamat aydihim sakamakon abin da hannun su suka aikata kuma ja'uka sai kuma kaga sun zo maka ya halimuna billahi sune maka rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa suna cewa wallahi ai da zamma da kaga ba mu zo ba wallahi mu sau kyautatawa muke so muke dai a samu daidaituwa al'amari su zo su yi ta dadin baki idan musiba ta ciyo su suka dawo wajen annabi to wannan shine uzurin da suke bayarwa amma lokacin da musiba ba ta ciyo su ba lokacin da aka gaya musu hukuncin Allah na gaskiya wanda bai yi daidai da san zuciyar su ba a wannan lokacin sun ji zuwa amma da musiba ta ciyo su kuma sai suka dawo da suka dawo kuma sai suke bada uzuri na ƙarya idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu yashhadu innaka larasuluhu wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون فذاك ابن ده اكي سو واجبي ني ga dukkan mai imani duk abin da Allah ya hukunta da duk abin da manzon Allah ya zartar kai masa da'a ka sallama masa ka yadda 100% to wannan shine mumini cikin lafiya baka lafiya amma a ce a cikin al'amarin Allah kaza yayi mun kaza bai mun ba kaza zan yi kaza ba zan yi ba wannan gidadanci ne kauyanci ne to wannan kuma munafurci kenan ubangiji madaukakin sarki ce ulaika lalle masu irin wancanan ka dabi'a na idan abu yayi musu dadi su bi wanda bai musu dadi ba su ki na addini allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim sune wadanda Allah yake sani da mummunan dabi'ar da ke cikin zukatansu kalmar ya'lamu Allahu ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu ba ya nuna sai munafikai kadai kowa ma Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa domin ya ce walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu lalle mu muka halicci mutum kuma mun san me yake sakawa a ransa a wata aya da ce wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ko ka bayyanar da magana ko ka boye ta shi Allah babu boyayyen abu a wajensa da maganar da zuciyarka ta saka maka ko bakinka bai furta bare kunnan ka yi da maganar da har ka fito ka fada amma daga kai sai wani ka rada maka duk Allah ya ji fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ya san sirri kuma ya san abin da yafi koyuwa sama da sirri me ya abin da yafi koyuwa sama da sirri shine zancen zuci akwai lokacin da mutum zai yi zance a zuciyarsa ba wanda ya ji ko bakinsa bai furta bare kunnansa ma ya ji zuciyarsa kadai ita ta saka amma Allah ya san wannan abu to ballantana kuma ka fito ka furta har ka rada wa wani kuma ka zo ka fada Allah su ka ubangiji a wajensa duk daya ne dan haka babu wani bawa da Allah bai san shi ba ciki da bai dinsa zuciyarsa da bakinsa munafikai anan da yace ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim wadannan sune wanda Allah ya san abin da ke zuciyarsu ana nufin mummunan abin da ke zuciyarsu domin shi mumini cikin zuciyarsa babu muni amma munafiki cikin zuciyarsa akwai muni fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun cikin zuciyarsu akwai ciwo Allah ya kara musu da wani ciwon azaba mai radadi ta tabbata a gare su sakamakon abin da suka tabbace suna yi na karyata ayoyin Allah daka ya'lamu Allahu ma fi qulubihim min ash-sharr wadannan sune wadanda Allah ya san abin da suka boye a zuciyarsu na sharri fa'arif anhum daka ubangiji yake kale su kawai da kai ka fita daga sha'anin su wa'idhuhum amma ka ci gaba da yi musu wa'azi nan da aka ce ka kau da kai gabaran su mana kar ka lura da abin da suke yi naki ka ce ba za ka yi hulɗa da su ba a'a Allah madaukakin sarki ya san munafiki ya san kafiri kuma ya san mumini tare da haka bai hana ban mumini ya yi alaka da munafiki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alaka da su ya zauna tare da su tare da Allah ya sanashe shi halin su ya gaya masa makomarsu amma duk da haka Allah yake ba a aribu anhum kau da kai gabaran ɗabi'arsu ta munafurci kai kar kai koyi da su ta ita kuma kada ita ta sa ba za ka yi mu'amala da su ba dan munafiki ya maka sallama ko da ka san cewa munafikin ne za ka yi masa sallama kuma ko da ka san cewa imani bai shiga zuciyarsa ba ba ka da damar in za ka wuce kuma ka san shi kace kai ba za ka yi masa sallama ba a domin Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai sune wa Allah wayo ne ko sune masa mukhada'a yaudara ne shi ma kuma yana ramawa dan haka tunda sun nuna a zahiri suna tare da shi kuma ku ci gaba da nuna a zahiri kuna tare da su wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila daka Allah madaukakin sarki ce fa'arid anhum kaulakai gabran mummunat dabi'atu ta munafirji kada ka kalle ta ta sa ka daina mu'amala da su amma fa wa'ibuhum ci gaba da yi musu wa'azi wa kullahum fi anfusihim qawlan baliza ka ci gaba da gaya musu magana mai tasiri wacce za ta rinka taba zukatansu wacce za ta rinka ratsa su wacce za ta rinka nuna musu munin dabi'ar munafurci ko ta yi su daina wacce za ta rinka nuna musu kyakkyawar makomar imani ko sa aikata wannan shine wa kullahum fi anfusihim qawlan baliza a wani kaulin na malamai wa kullahum fi anfusihim, ka gaya musu magana daga kai sai su, kaulan baligan magana mai tasiri. Mana idan ka san mutum yana da laifi, har laifin nasa ya fito fili ya bayyana, in ka tashi yi masa wa'azi karka zo cikin tawagar mutane kai masa wa'azi, karka yi masa wa'azi in public, karka kama sunansa a cikin mutane, a nan baka so ya shirya ba sai dai ka daɗa bazama shi. Ladabi da koyarwa ta musulunci, idan ka san mutum mai laifi ne yana yin abu mara kyau, to in za ka yi masa wa'azi, in dai za ka iya kirawo shi kai da shi kai masa magana a bayan fage, karka bari kowa ya sani. To in Allah ya so shi da shiriya, wannan sai ku taimaka masa sai kaga ya karbi shiriya, sai san cewa lallai wani mai mutunci ne, lallai wani ya mutunta ni, lallai wani ya san me nake yi amma ya rufa min asiri. To in Allah ya nufe shi da shiriya sai ya shiga ta wannan. Amma idan ka zo ka kama sunansa a cikin mutane kai masa tunan silili, ka wulakanta shi, ka ci mutuncinsa, to shedan ya samu damar da zai daɗa bazama shi, sai ce ka gani ko wulakanta ka yake so, cin mutuncinka yake so, ba zai nuna masa wa'azi da alkhairin da kai masa ba, abinda zai nuna masa tona masa asiri da fallasa da kai masa. Idan kuma duk da haka ka san cewa mutum yana yin ba daidai ba, amma ba za ka iya kiransa cikin ɗaki daga kai sai shi kai masa nasiha ba, malamai suka ce ko za ka yi masa wa'azi a cikin mutane kar ka kama sunansa, sai ka yi zagi a kasuwa, wanda Bahaushe yake kowa ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake, amma shi wanda aka yi da shi din bai san da shi ake ba, sai ya ɗauka mutuwar yawa ce kaka, kowa da kowa kawai ake yi, alhalin kuma shi din da shi ake. Domin sau da dama annabi idan ya ga mutum ya yi laifi, ya ga ba zai kira shi cikin ɗaki daga shi sai shi ba, sai tara mutane baki ɗayansu, da wanda ya yi laifin da wanda bai laifin ba, sai ce me yasa mutane suke kaza, kaga ba a ce me yasa wani kace kaza ba, kare ga an wulakanta shi, me yasa mutane suke kaza, ina ma dai mutane za su daina kaza, ina ma dai mutane za su koma yin kaza. Wannan shi ne ma'anar wa kullahum fi anfusihim qawlan baligan, bisa ga ɗaya daga cikin zantuttukan malamai. Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantarta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصلى الله على نبينا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الجوز سأل واتي نكتب مي بعدهم من صوبة إلى أسنان سبودا محل يكملها نرأي. هذا الوقت الذي ما ينسب الجمعة يا سنر سنر وديه وتسبب سبب. بعد العصر كذلك أشوف أقارب سبب يوم سمي. Musulunci kullum yana neman hanyar da za a tafi a tsira tare, ba ya yi wasai da kuɗi. Kuɗin nan ba da ko'ina za a same su ba sai daga gare mu. Mu ne masu bayarwa, kuma za mu yi ne fita gidan zafi. Yanzu ƙungiyar Izala ta ƙasa baki ɗaya ta yi ƙoƙari ta ɗauko wani system na neman taimako wanda kowa ya san irin abin da ake aiwatarwa. Misali ga suna biyu, waɗansu da yawa sun yi amfaninta, kuma suna gani malamanmu ga baki ɗaya suna karantar da mu dare da rana ba su fashi, amma ba a san yaya aka yi aka tabbatar da wannan suna TV ba. To ba komai ba ne ba, waɗansu ne suke ba da cikin lallai. Da wannan dalili muke neman gudunmuwa ga 'yan uwa musulmi kowa da kowa, wanda duk yake da niyya a zuciyarsa, sai aka haɗa kai da wani banki wanda yake shi ma yana ɓangaren kusan Jaiz Bank ITDC. Mun buɗe account a cikin tare da su, sai mun yi alƙawari kuma sun yi alƙawari za su bi mu cikin da ake tafsiri na Ramadan. An buɗe wurin da za ka je ka ba da taimako kisa lillahi, ba tare da ka yi baima wani mutum individual. Abin da ka yi yaƙini a zuciyarka, naira 100 ne, naira 50 ne, in ka je da ATM za ka ba su ɗauki abin da kake buƙata. Kuma muna buƙata ya zama continuous, saboda ayyukan suna da yawa. Bayan suna TV muna so mu tabbatar da akwai rediyo na musulunci a ƙasar nan izinin lashi. Bayan haka ana neman a kawa asibitoci na sunna, ba ya yiwuwa duk wanda sai da kuɗi. Bayan wannan muna so duk abin da ya zamanta cewa wanda zai tabbatar mana da makarantunmu da komai na sunna, to sai da kuɗin nan ba wanda za mu nema daga gare su sai mu. da wannan dalili muke sanar da ƴan uwa musulmi kuma limaza amma da zai cigaba da sanarwa duk tafsiri malaman nan suna nan a bakin banki a bakin kofar shiga sun zaka shigo ciki ma'aikatan banki zaka je da ATM ɗinka naira 50 kake so a rika cirewa naira 100 kake so a rika cirewa nan take ka wata ATM za ta cire abin da suke bukata in ma kana bukata zaka iya consulting ne da bankin ka zaka iya karantar da kai su baka cikakken bayani a bankin ka din ma'aikatan banki ne kai din ma'aikatan gwamnati ne wata kake so a cire naira 100 sai ka musu bayani duk wata in yayi za a cire naira 100 cikin billahi cikin wannan zaka iya bada sadakati jariya hatta da mahaifan wanda suka rabu kana iya daukan wani yanki daga cikin kudinka kace wannan fi sabilillah a rika bayyana mahaifina sadaka fi sabilillah ko mahaifiyata ko wani makamanta haka Allah ya sa mu nasara da wannan dalili nake cewa muna neman taimako fi sabilillah da duk wanda ya san zai iya daga ya bada ATM za a fitar yanzu nan ba tare da bada lokaci kuma a baka receipt shi kuma alat zai tsaya yanzu tabbatar da an ciye wannan ka bada asusun Allah saboda ba komai za a gina ba da shi addinin Allah za a gina Allah ya sa muna da bakin rabo a cikin sa amin sallama da kuma akwai zancen ciyarwa wanda kowa ya sani kowane azumi mutane suna kawowa alhamdulillah tunda aka fara ana ba da taimako bakin gurgurdo da kuma masu kawowa danyen abinci wani kuma abincin dole sai an tafi da naira an siyo musamman kamar su nama su tumatir wanda ba a iya ajiye su nan take shi kuma wannan aka amsa a nan ne ake amfani wannan duk kudin da zamu nema na ƴan agaji nan ake amfani da shi ne yake tafiya wancan kuwar kungiya wanda take shirye-shiryen wannan al'amura kuma muna roƙon ubangiji wannan shugabanni abinda suke niyya a zukatansu na alheri dan gina musulunci Allah ya ba su haɗin kai Allah ya karfafa su kuma Allah ya kawar da shaitan daga cikin su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da tambayoyi kamar haka a gurbi da yake tambaya ta farko yace assalamu alaikum din zan iya bin yaro dan shekara 8 ko 10 sallah ana iya bi baya daga cikin sharadin limanci sai liman ya balaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta nada limamai yara daga ciki akwai Umar ibn Abi Salama wanda annabi ya nada shi limanci tun yana dan shekara 6 yana dan shekara 6 saboda a kauyen su lokacin da mutanen garin su suka musulunta hadda mahaifinsa a ciki ba wanda ya iya karatun Qur'ani kamar sa sai annabi ya ce to ka'ida dai a musulunci liman dole ya zama ya iya karatun Qur'ani dan haka wannan yaro shi ya ci gaba da yin musulunci tun yana dan shekara 6 har sai da ya haura sama da shekara 60 shi da kansa yake ba da labari yace tun lokacin ina wasan yara irin gara taya da sauransu idan aka yi alwala a garinmu aka kira sallah sai a ce aje a kamo liman a cikin yara a zo a yi min alwala kuma a tura ni yace tun ban san rufe sarai ba zan taho da wando na ya gagge in ne ruku'u al'aura ta tabayyana iyaye mata da suke sahun baya su rinka cewa a rufe mana wandon liman amma duk da haka dai haka muka yi ta sallah muka yi ta gwagwarmaya har na kawo yanzu kamar yadda yake faɗa da haka ba sharadi ba ne cewa sai mutum ya balaga za a naɗa shi limanci sharadi kawai ya zama ya iya karatun Qur'ani ko da yaro ne kuma za ka iya bin sa mai tambaya ta gaba yace malam idan mace ta yi aure fiye da ɗaya sai kuma Allah ya kaddara dukkan mazajenta za su shiga aljanna to waye zai zama mijinta a aljanna tsakanin mazajen mijinta na ƙarshe ne mijinta na aljanna idan mace ta yi aure da yawa sai Allah ya kaddara a lahira za ta shiga aljanna kuma duk mazan da ta aura za su shiga aljanna to wanne ne nata na ƙarshen wanda daga shi sai ta mutu ba ta sake wani aure ba to shine mijinta shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun suka zo mutuwa suka ce da matan su ku yi mana alƙawarin in mun mutu ba za ku yi aure ba dan in mun hadu a aljanna mu ci gaba sai su yi musu alƙawari kamar Abu Darda da zai mutu haka yake da matarsa Ummu Darda ki mun alƙawarin bayan ni ba za ki aure ba dan in mun je lahira mu dora auren mu sai ta ce nayi maka alƙawari kuma gashi ta yi tsawon rai har sai da sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan yana shugaban kasar duniya ta musulmi yace yana son ta da aure ta ce ba dan nayi wa mijina alƙawari ba wallahi zan aure ka kuma malamai suka ce wannan ita ce hikimar da ta sa aka hana a auri matan annabi bayan sa dan shi matan sa su tsar da shi a ta domin da sun auri wannan namijin to shikenan kuma sun wuce masa sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi dan Allah malam game da tahiyatul masjid a ce kayi a wajen masallaci sai ka shigo ciki sai ka kara yi, a ba sai ka kara yi ba. Malamai suka ce idan ka zo masallaci a haraban masallaci in kai tahiyatul masjidi ta wakilci ta cikin masallaci, in ka shigo ba sai ka sake yi ba. Sannan idan ka shigo masallacin kai tahiyatul masjidi sai wani uzuri ya sa ka fita kuma za ka sake dawo, wato in ka dawo ba sai ka sake yi ba. Kamar yanzu nan a wajen karatu ka yi tahiyatul masjidin ka ka zauna, sai aka sanar cewa mota mai lamba kaza an yi fakin ɗinta ba daidai ba, a je a gyara, sai ka ji ta kace ka fita ka gyara, to in ka dawo sai kai zaman ka ba sai ka sake tahiyatul masjidi ba. In dai dukulan ne mutawafilan kamar yadda suke faɗa. Taka tambaya ta gaba yace malam dan Allah ina son bayani akan sharuɗan da za su sa mutum ya haɗa sallah ko a gida ko a masallaci. Ba sharuɗa ba kila dai kace dalilai ko sabubba da suke sa a haɗa sallah. Dalilin da ke sa a haɗa sallah na daga ciki rashin lafiya. Idan mutum bai da lafiya yana iya haɗa salloli guda biyu, azhar da al'asar ko magriba da isha. Amma ita asuba ba a haɗa ta da kowace, ana yin ta ne a san lokacinta. Yana daga cikin dalilan tafiya, matafiyi ne kai za ka iya haɗa sallolinka guda biyu kuma ka yi musu kasaru. Azhar ka haɗa ta da al'asar kuma ka yi bibbiyu, ko dai a farkon lokacin azhar sai ka yi har da al'asar, ko ka jira sai al'asar ta yi ba ka yi azhar da farko ba, in ka zo sai ka haɗa da azhar da al'asar kuma ka yi su bibbiyu. Haka nan ma magariba da isha, ita magariba ba a yi mata kasaru, raka'a uku da za ka yi ta, amma kana iya haɗa ta da isha, ko ka jawo ishar ko ita ka tura ta ka haɗa su can a ƙarshe tare da isha. Yana daga cikin dalilan ruwan sama, in ana ruwan sama a masallatai ana haɗa salloli, wannan ma dalili ne. To haka nan koda ba a masallaci ba kana gidanka, bisa ga zance mafi inganci in dai ana ruwa to za ka iya haɗa sallah. Duk da Imam Malik yake dole sai in a masallaci ne, in kana gida ba za ka haɗa sallah ba. To sannan yana daga cikin dalilan wani darasi na addini ko wani mitin mai mahimmanci na musulunci, malamai za su zauna mitin ko za a zauna karatu ko darasi, to ana da damar a haɗa salloli guda biyu don a samu isasshen lokaci na yin wannan mitin ɗin ko darasin. Abdullahi dan Abbas ya kasance a Madina, idan yana karantar da mutane lokacin sallah ya yi azhar ko al'asar sai ya dakata ba zai yi ba, sai ya haɗa ta da can ƴar uwarsa sai a tashi a yi. Har wata rana yana cikin yin darasi lokacin sallah ya bai tashi ba, wani daga cikin mutane yake cewa as-salatu as-salam ibn Abbas, a tashi ba a yi sallah mallam lokacin sallah ya yi, sai ya ce a tu'allimunani bi sunna, yanzu ni za ka koya wa sunnar annabi, ni ba sahabi ne kai tabi'i ne. Da haka wannan yana daga cikin buzurruka da suke sa a haɗa sallah. Allah ya sa mu dace. Tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam, da fatan Allah ya saka maka da alkhairi. Mutum da ya buge mutum biyu akan mashin suka mutu, yaya zai yi wajen azumin kafara? Na biyu, na iya sa to tambaya ta biyu kuma yace mutum na iya sayar da fili da wanda za su gina coci. To tambayar ka ta farko, kafara in rai biyu ka kashe, kafara biyu ce a kanka, kamar yadda diyya biyu ce a kanka, adadin rawukan da ka kashe, adadin kafara da adadin diyyar da take kanka. In ka kashe mutum goma a lokaci ɗaya, kafara goma, diyya goma, domin kowane jini zaman kansa yake. Kuskure ne abin da wasu malamai suke cewa wai in ka kashe mutane goma a lokaci ɗaya kafara ɗaya za ka yi, diyya ɗaya ma za ka bayar. Wannan kuskure ne ƙwarai da gaske. Kowace rai zaman kanta take, kowace kafara a madadin rai ɗaya take. Ba sai da fili ga wanda za su gina coci, ya aka yi kasan coci za su gina? Zuwa suka yi suka gaya ma? Idan suka zo suka ce maka wane siyan mana da fili coci za mu yi, to ba za ka siyan ba. Amma kawai suka zo suka ce maka siyan mana da fili, to kai kuma ba a ce ka tambaye su me za ku yi ba, ba ruwanka da me za ku yi. Kamar mai sai da gero ne ko dawa, kaga ana siyan gero ai kunu, ana siyan gero ai koko, ana siyan gero ai giya. To kawai sai wani ya zo siyan gero, sai ka ce masa me za ka yi, sai ya ce giya, to ka ɓata wa kanka kasuwa. Allah bai sa ka kai wannan binciken ba, ba ruwanka. Kawai ya zo siyan gero, ka ɗauka kunu zai, ka ɗauka koko zai, ka siyan masa bakinka naka. Amma matuƙar ka tambaya ya gaya ma, to cinikin haramun ne, in kuma ka yi ka ci haramun. An gane ko? Da haka mu fahimci irin wannan, akwai abubuwan da ana alkhairi da su ana sharri da su. Fili za a iya gina masallaci, za a iya gina makaranta, za a iya gina gidan zama, za kuma iya gina gidan karuwai, za a iya gina mashaya, za kuma iya gina coci. Kai abinda Allah ya ce ka siyar da fili, cinikin fili halal ne. Ba kuma a ce da kai dole wanda ya zo siyan fili sai ka tambaye shi me zai yi ba, ba naka ba ne, wannan ba ruwanka. In ya siya ya bar shi gona, wannan ruwan sa ne. Amma in ka kuskura kai kuskure ka ce me za ka yi, sai ya ce gidan karuwai kuma ka siyar. To duk zinar da aka yi kana da kamasho, har Allah ya nade kasarsa, duk abin da aka yi a wajen kana da kamasho. To amma ba ruwanka, sai kuka yi cinikin fili ka sarka kuɗinka, wata ran kana zuwa sai ka tarar da wajen ana karuwanci ko ana shan giya ko an gina coci, sai ka ce Allah na tuba, ni dai ba dan haka na siyar ba, kuma Allah ya sani kuɗinka ka ci halal malam. To amma idan ta bayyana kuma, misali mota ce ta kamfanin giya din ta zo gabanka, za ta sai gero ko za ta sai fili ta toci, ga tambarinsu ga komai, to wannan kamar sun yi maka sayini. Malamai suka ce a nan ba haramun bane cinikin, amma kar a yi ya fi alkhairi, saboda shubha ta shiga. Zai iya yiwuwa cocin za su yi kuma kai ba a ce ka tambaye su ba, kai dai ka ga wata alama. In ka guje wa cinikin, sai Allah madaukakin sarki ya yi maka alkhairi, ya baka wanda zai siya sama da abin da za su siya, domin ka yi wa Allah kishi. Amma in ka siya kuma a lokacin, ba wanda ya ce cinikinka ya zama haramu, tunda asali kai ba a gaya ma ba, kuma Allah bai ce ka tambaya ba, kai dai abin da aka ce kawai ka siyar da fili, in sana'a ka ita ce siyar da fili. To wai akwai takardar da take fitowa asali a jiki an rubuta me za a yi a wajen, to a nan kam abu ya riga ya bayyana, in na halal ne sai a yi halal, na haram sai a guje mata. Yawwa, ina jin na amsa tambaya akan hotel shekarar da ta wuce, ko la'alla waɗansu ba su manta ba. Hotel abu ne wanda yake yana da silahun ne bu haddaini, yana da kaifi biyu. Akwai hotel, akwai iskanci da ake a hotel, akwai kuma alkhairi da ake a hotel. Sau da dama mutane sukan tambaya akan business ɗin hotel, shin malam ya halatta mai hotel ko bai halatta ba? Ba a cewa haramun ne hotel kaulan wahidan, ba kuma a cewa halal ne hotel kaulan wahidan. Ma'ana kai tsaye malami ba zai ce maka yin hotel haramun ba ne, kuma ba zai ce yin hotel halal ba ne, illa iyaka ka'idar da dokokin da kai za ka kiyaye a hotel ɗinka ita take halatta shi ko ta haramta shi. An gane ko? Idan hotel ɗinka za ka kiyaye ba za a kawo matan banza ba, kai abin da ka ɗauka duk mutumin da ya zo da mace matarsa ce, kai ka ɗauka haka, kai ba za ka aje matan ba, kuma ba za ka aje kawalansu waɗanda za a riƙa nema ta hanyarsu su kirawo matan ba, ba ruwanka da wannan, ka hana wannan. Mutum sai dai ya zo da mata, in ya zo da mata kuma ba a ce ka bincika ba, matarka ce ko ba matarka ba ce, ba ruwanka. Kuma kai ba za ka kawo giya ba, kuma ba ka yadda a kawo ma a sha ba, to wannan hotel ɗin ba abin da ya haramta shi. Domin hotel yana amfanar al'umma, akwai mutumin da zai yi tafiya bayi da inda zai sauka a hotel, in bai samu hotel ɗin ba zai ta gayyara. Musulunci yana duba irin waɗannan uzurarraka. To amma ka gina hotel kuma ka ci gaba da yin shedancin da ake a hotel, wannan hotel ɗin ka ƙaulan wahidan haramun ne, sai dai in ka daina. Ka zama hotel ne sakula, za a kawo komai, za a yi duk abin da aka ga dama, to wannan ya haramta. To amma idan takarda ta fili ta fito da cewa gashi coci za a yi, gashi kaza za a yi na baɗala, wannan haramun ne cinikin wannan. Mai tambaya ta gaba ya ce menene ingancin fara yin sallar tarawihi a farkon dan Ramadan? Wannan shi ne abin da aka samu sahabbai da tabi'ai suna yi, domin gobe ɗaya ga Ramadan, to yau da shi ne daren farko na Ramadan, da aka tun daga daren farko kuma ake fara ibadar tarawihi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi duk abin da ake samu na Ramadan ya ce min daga farkon daren Ramadan abin yake faruwa. Wa zalika min kulli layla, hakan yana faruwa ne daga kowane dare. Daure shaitanu da za a yi, da buɗe ƙofofin aljanna, da buɗe ƙofofin wuta, da ƴan tabayi, da kaza da kaza, yace min kulli layla, daga kowane dare. To batun daren farko da aka ga wata shine daren farko na Ramadan, har zuwa daren da ai gobansa kuma za a ga watan da za a ce an sauke azumi. Waɗansu suna bari sai sun kai azumi sannan su fara tarawihi. To kaga sun yi asarar dare ɗaya, ya riga ya wuce musu. Dan asali dare shi yake riga wuni, sai an fara dare ake wuni. To da haka da Ramadan, kafin ai ɗaya ga Ramadan wuni, sai an yi daren Ramadan. Da haka sai ka fahimci wannan. Takarda ta gaba yace dan Allah, ina son bayani kan zakka. Shin kuɗin da ake kasuwanci da su, in an aje su basu shekara ba, ana iya yi musu zakka? Kuɗi sai sun shekara, zakkar kuɗi sai sun shekara. In dai kuɗi sun isa zakka, kuma suka shekara dole a yi zakkar su, ko kana juya su ko baka juya su, ko ka aje su ko ka ci gaba da business ɗinka da su, in dai sun kai zakka kuma suka shekara to dole sai an musu zakka. Tambaya ta gaba, assalamu alaikum, dan Allah malam yaya ake yin istibra'i? Istibra'i shine jini ɗaya da mace take yi dan a tabbatar da cewa ba ta da ciki a yayin da ko dai ta yi zina ko kuma wani ya sadu da ita bisa ga kuskure. Idan mace ta je ta yi zina sai ta tuba take so ta zo ta yi aure, to za ta yi jini ɗaya kafin a ɗaura mata aure. Wannan jini ɗan shi ake kira istibra'i, ma'ana yana tabbatar da cewa ba ta da ciki domin ba a ɗaura aure da ciki. Hakanan da mutum ne zai zo ya tarar da mace a kan gadansa, gadan ɗakinsa ko gadan matarsa, ashe ƙanwan matarsa ce ko yan matarsa ko wata baƙuwa, kawai sai ya faɗa mata, ita kuma ta yi shiru, ita ma la'allata ɗauka a gidan mijinta ne, sai ya sadu da ita. Malamai suka ce to a nan bai da laifin zina, domin akwai shubha, me ya kawo ta gadan matarsa? Duk abin da ya hau gadan matarsa halal ɗinsa ne. Ita ma kuma bai ta da laifi, domin ita ma za ta iya ɗauka tunda tana da aure a gidan mijinta take. Malamai suka ce to a nan kan ta koma gidan mijinta ya ci gaba da zaman aure da ita, sai a dakata sai ta yi jini ɗaya, jinin da zai tabbatar da cewa wancan mijin da ya sadu da ita ba ta yi ciki ba. In kuwa ta yi ciki, to malamai suka ce ɗayan biyu, a zubar da cikin shi ya fi alkhairi. In aka yi cikin ya ƙi zubuwa, idan ta haihu ba za a ce masa shege ba, sai a kawo shi wannan gidan da wannan mijin ya sadu da ita. An gane ko? Amma dai ita kafin ta koma can gidan mijinta ya ci gaba da mu'amala aure da ita, sai ta yi istibra'i jini ɗaya da yake tabbatar da cewa ba ta samu ciki ba. In ku ta samu ciki sai ta dakata ta haife wannan, ko a zubar, shi kenan. Wannan shi ne istibra'i. Tambaya ta gaba, menene hukuncin mace da take shayarwa da jini da jininta ya ɗauke a cikin watan Ramadan? To ban fahimci wannan maganar ba. Shayarwa hukuncinsa daban, kuma jini ma hukuncinsa daban. La'alla idan mai tambayar ya ji yana son ƙarin bayani sai ya sake rubuto ta dalla-dalla yadda zan fahimta. Tambaya ta gaba ya ce, ina fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi. Malam, me ye hukuncin Allah?